والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حقيقة أبوجهم شيني الله الذي خلق السماوات والأرض وانديا لتسميد الفسي في ستة أيام أتكون قطن تنفانا جدا من أيام الدنيا لك تكون قانك الدنيا أي في قدر العلماء ما معنى أتكون قرغنم قانك الدنيا لأنه لن يكون صم شمس ولا قمر دون ألوكتن أي باب رانا باب وتا ولو شاء لخلق هنا في لمحات دعويت يا قداما أتربت أي من سيحة لتسمي لك السيد وعما تقول أبيت يمنونا و أنونا ومتاني سنسن أتك اللمني ubangiji sai ya halitta sammai da kasai a cikin kwatancin kwana shi daga shi lokacin babu rana babu wata farantana ya zama hakatan to amma ubangiji a cikin kwatancin kwanakin nan ya yi yi don a nuna sannusan da cikin lambari shi sa kaga hadisin shugaba yake cewa atta'anni min Allah hadisin Tirmidhi shi sannusan daga Allah ne wal ajalu shi kuma gaggawa ne shedani tana zuwa ne daga shedani duk inda kaga garaji to wannan shedani ne in kaga sannu sannu kuwa wannan da daga Allah ne yasa lamarin ubangiji babu garaji yawa babu garaji a hankali tafi tafiya ne komai ko kullama huwa atin atin duk abin da zai zo duk abin da zai zo mai zuwa ne to wannan abin kamar ya riga ya zo ne to dan sun matsawai alal arshi yanzu wanda ya halitta sammai da kasai a cikin kwanaki kusancin kwanaki shida yanzu ai ko manzo ne wannan zai wahalar da shi da kuke inkari aikin shugaba sallallahu alaihi wasallam kuke cewa inna hadha la sirrun mubin ai wannan ba bai dace ku babuncin ubangiji babuncin wannan abu ba Allah ba shi ubangijin nan wanda ya halitta sammai da kasai a cikin kwatancin kwana shida shi ne fa ya aiko da shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce ubangiji ya fara halitta ranar lahadi kamar yadda dai wani su suka ishara a kan ranar lahadi aka kare ranar juma'a shi yasa su yahudu a irin shirwansu sai suka ɗauki asabar wai shi ne ranar hutu wai Allah wai hutawa ya ranar asabar subhanallah ba haka ba ne a irin shirin su suka ɗauki haka yawa shi yasa kaga hadisi ya tabbatar cewa biyayyen ranaku a cikin kwanaki shi ne ranar juma'a kamar yadda cikin hadisi fi yuqli da adama a cikinsa aka halicci annabi adamu sannan ranar juma'a a cikin sa'alar alƙiyama ba ta tashi sannan kuma a cikin hadisin abdullahi bin salam wanda ya zuwa muwatta yake cewa wa fihi sa'atun a cikin ƙarshen yinin juma'a akwai wata sa'a wadda mutum ba zai wuce ba yana roƙon Allah a cikin wannan sa'ar to face duk abin da ka roƙa ubangiji zai baka abdullahi bin salam babban sahabin nan na manzon Allah wanda aka mai bishara da aljanna tun a nan duniya yace karshen yini ne na juma'a wannan sa'a ta ke shi sa ke san yawan zikiri wannan lokacin shi sa muke ta zikirin juma'a dan mu dace da wannan sa'a Allah ya karɓi la ilaha illallah zikirin da muke yi shi sa ranar juma'a ita ce mafi fitiyar rana kamar yadda aka tambayi shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu Maulana Ashu Ali al-Haraji mai tambayi shehu Tijjani cewa gashi ya zo a cikin mun gani a cikin shari'a cewa juma'a ita ce mafificiyar ranar amma ko mun gonci ta daurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ranar litinin ne a cikin shugaba ya zo duniya a cikin annabta ta zo a ciki aka shigo Madina amma a cikin litinin ne shugaba zai koma ga Allah asin shi wuce jani ne ba ko ne ba ko ne haƙƙinsa ne yana ba wa shari'a haƙƙinta sai shi wuce jani ya ce abinda Allah da manzon Allah ya rubuta shi ne mai rubuta ya ce tunda sharu da zuciwa juna ita ce mafificiya ita ce sai dai kuma litinin Allah ya zaɓe ta da wata irin daraja da wata hususiya wadda ita juma'a bata da wannan mun dai ba da amsa kenan yasa ya ce ubangiji ya halitta mai da kansai a cikin kutuncin kwana shida sun masauyi al'arshi sannan ubangiji ya daidaita a kan al'arshi istiwa an yaliku bihi daidaitan da ya dace da shi wannan shi ne hanya ta can magabata salafu cewa istiwa'in nan wato daidaitan da ya dace da ubangiji wani irin wani ya daga cikin musu shafi a cikin alkur'ani kamar da ubangiji ke faɗa wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat yawwa to akwai mutashabi a cikin alkur'ani wanda ma'anarsa a rufe take ba a buɗe ma'anarsa wazihan ba shine kaga a cikin hadisi shugaba ya ce sai da Aisha duk wanda ke ga suna bin mutashabi a cikin alkur'ani to shi ne wanda Allah yake nufi da su a cikin wannan aya to dan haka abinda yake mutashabi yadda ka gani baka sani ba ba sai kai ta kwakula ka ce sai ka sani ba abinda ubangiji ya wadata ma ka sani baka ma gama saninsa ba kai kokari ka gama saninsa yudabbirul amra ubangiji yana zartar da lamari shi yake jujjuya lamarinka shi ubangiji shi ne kaga a can cikin hadisin Imran bin Hussein shugaba yake cewa kana Allah wala shay'a ma'ahu walam yakun shay'un ghayru wa kana arshuhu 'ala al-ma'i yudabbir al-amra ubangiji yana juya lamarka yana furtar da lamarka ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi babu wani mai alfarma da zai wani alfarma illa min ba'di idhni sai da izinin ubangiji al-qiyama babu wani mai cito wani ya yi wani alfarma sai da izinin Allah wanda Allah ya zai yi alfarma sai shi ne zai yi su kafirai da suke rayawa cewa wai ai gumakansu su za su nema musu alfarma inna gunki ba zai nema alfarma ba sai wanda manzon Allah ya shiga cikin dahujin labi ne alfarma sai wanda Allah ya yarda isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu'abucin alfarma dujjal kenan manzon Allah yana da alfarma mai girma to manzon Allah zai alfarma a ranar tashin alkiyama kamar da yake cikin sahihul bukhari shugaba yake cewa ya kharuju nasu minan nari bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna fita daga wuta ɗan wuta ne sun cancanci shiga wuta amma ko da sun shiga wutar to za su fito ne da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan bayan annabawa waɗanda Allah ya yarda da su ga su ba annabawa bane su ne manya-manyan salihan bayan Allah su ma suna rusu su kaga sun shiga cikin illa min ba'di idhnihi sai da izinin ubangiji kamar yadda zo cikin hadisin Tirmidhi hadisi ne wanda yake haddani shugaba yake cewa inna min ummati laman yashfa'u lil qabilati wa minhum man yashfa'u lil usbati wa minhum man yashfa'u lil fa'ani minan nas manzon Allah yake cewa daga cikin al'ummata akwai wanda suke cikin kabila wani shi kadai sai a ce cuci duk kabilar su wa minhum man yashfa'u lil usbati wani za a ce ga baki ɗayan jama'a su je su cuci wa minhum man yashfa'u lil fa'ani minan nas wani kuma taron mutane da yawa ba a tattara ma a ce cece su kuma shi ba annabi ba haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi to dan haka manzon Allah zai ce to akwai shafa'atul kubara wanda shugaba zai ce duk wani wanda ya ce la ilaha illallah manzo Allah zai ce shi shafa'ati li ahli kaba'ir, cito na yana tabbata ne ga wanda yake ga masu manyan zunubai. Shi yasa kamo shugaba sallallahu alaihi wasallama zabukum, wannan wanda yake al-khaliqu da aka faɗa, wanda yake tadbirin lamaruka, Allah shi ne Allah rabbukum ubangijinku, fa abuduhu ku bauta masa kwaɗai ta ubangiji. Afala tadhakkaruna, yanzu ba za ku azanci ba ku yi imani ilaihi. إليه مرجعكم جميعا مكونك جباكي زواج الله قوة زوكونا قرم الله جباكي دا قوة دا متن دا علجان دا فارك قوة يوم قوة زوكونا قرم الله ذي سياء قبن الله باب ونمتابن تتكالن كده أبنجيج قوة ذي سياء ذي سياء قبن أبنجيج وعد الله حقا ma'ana wannan alƙawari ne Allah ubangiji ya alƙawarta wannan wa'adan alƙawari wa haqqahu haqqan, kuma ubangiji ya tabbatar da shi haqqan da gaske. Innahu cewa lamarin da sha'anin shi ubangiji yabda'u al-khalqa, shi ne yake kagar halitta, ubangiji shi yake kagar halitta, in ba Allah ba babu wanda zai kaji halitta, daga babu a halittu komai da can babu, amma ubangiji ya kaji halitta. Summa yu'iduhu, sannan sai ya mayar da halitta radil bazi ta hanyar tashi, daga baya kuma shi kenan sai a tashi halitta, bayan kuma kowa ya mutu nan gaba kuma sai a zo a tashi halitta. Liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bil qist, a dawo da halitta domin ubangiji, a domin a saka ya wa'annan da suka yi imani suka yi kuma aiki nagari, bil qist da adalci. Duk wanda ya zo ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzon Allah, ya yi aiki na gari, ubangiji kuma zai satanya masa, ka dawoma a gidan rahama. Walladina kafaru lahum sharabun min hamim, wa'annan kuma suka kafircewa Allah abin sha ya tabbata gare su, min hamimin na ruwan zafi, wato su ɗan wuta kafirai abin shansu ruwa ne wanda ya kai mutuƙa a cikin zafi. Sannan kuma ga mun gashi ruwa ne na mugunya, ruwan ciwo ne wanda idan mutum ya taurinci wannan ruwa ma sai ya fara sabili jikin mutum tukunna, idan sun nemi a ba su ruwa su yan wuta wannan ruwan za a zo a baci gashi. Subhanallah, subhanallah, Allah abin tsoro, mutum ya ji tsoron Allah, mutum ya kula da Allah, bisa ga bayan Allah ba abin da yake tsorata cikin lamarin Allah. Shi yasa ka a sake da duniya, yawwa ita duniya mata'un qalilin ne, wannan jin daɗi ne ɗan ƙarami, yawwa ɗan jin daɗi ne ɗan ƙarami. Wa azabu nadim, ga kuma azaba wadda take mai radadi, bima kanu yakfuru, saboda sababin kafircin su. Na'am. Wannan ubangiji yana fatan irin ayyukansa cewa lallai ku kurasu ubangiji, ku kurasu ubangiji. Ubangiji ya bi muku da Alƙur'ani, ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku bi manzon Allah. Yana cewa shi ne fa wannan ja'ala shamsa diya'a, ya halicci rana ma'abociya haske, ga hasken ta nan tas rana, wal qamara, kuma ya halicci wata nurin, shi kuma ma'abocin haske shi ma. Suka ce shi diya'u haske ne wanda yake zafi, inda kuma yake nurin shi kuma haske ne wanda yake ittibasi, yake neman madadi ga waninsa. Haka ubangiji ya halicce su. Shi yasa a cikin hadisi Manzalan sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatil lahi. Lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu dan shugaba sallallahu alaihi wasallam dan mariyatul kafiya, to a ranar sai aka kusufi shams, sai rana ce zazzabi aka samu kusufi shams, sai wasu ke cewa ai kawo kusufi shams din nan da aka yi saboda mutuwar sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam ne, saboda shi ne annan ne shugaba sallallahu alaihi wasallam ya gudu ba yake cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatil lahi, rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. La ya hasfani li mauti ahadin, ba sa yin kusufi sau da mutuwar wani, don wani ya mutu ba za a ce wai rana ta yi kusufi da mutuwar wani ba, ko kuwa rana ta yi kusufi da mutuwar wani, a'a, su ayoyi ne na Allah kawai, ku kalle su a bi'in lamarin Ubangiji. Wala ya hasfani li mauti ahadin, ba sa yin kusufi saboda mutuwa ɗaya. Shugaba sai ce in kun ga haka fa idza ra'aytum zalika fasallu, idan kun ga haka kawai ku tashi ku yi sallah. Shi yasa aka kusufi shamsi, to tashi ake a yi sallah. Akwai yadda ake yin sallah ko kamar yadda zai cikin hadisin Asma'u, wanda dukkanin ashabul kutubi na hadisi duk sun rawaito hadisin ko yawwa, ita ma kuma shi ma kuma amalin ya yi zazzabi, shi ma tashi ake a yi sallah, a yi ta ambatan Allah, ana roƙon Allah, ana tabarruki ga Ubangiji. Ubangiji ya halicci rana ma'abociyar haske, wal qamara da kuma wata nurin shi ma ma'abocin haske, wa qaddarahu, Ubangiji ya gwargwada shi, shi wata ta hanyar tafiyarsa manazila a masaukai, ya zama yana da masaukai 28 samaniyatu 20 manzilan, a cikin dare yana da masaukai kwaya 28 a cikin darare 28 na kowane wata. A kowane wata shi wata yana da manzili 28 a cikin dare 28, shi yasa sai ya kuya a cikin darare guda biyu ba za a gan shi ba. Idan ya zama watan mai 30 ne, sai ga an kwana biyu ba a ga watan ba, can kuma watan zai bayyana. Idan kuma mai 29 ne, to a dare ne sai ya gan shi, don shi wata yana yi wani zubin mai kwana 29, wani zubin kuma yi kwana 30. Kamar yadda cikin hadisin Abdullahi bin Umar, shugaba yake cewa alayhi salatu wassalam, ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza, shi wata haka ne, haka ne, haka ne, ma'ana shugaba da in ya ɗinsa guda biyu, haka 10 kenan, haka 20, a na uku sai shugaba ya ɗauke ɗan yatsansa, wannan babban ɗan yatsa, ya ce haka, ya ce ma'ana wata 29 ne, yana yin 29. Wani lafazin kuma wani ruwa ya zo kuma a shahar cikin wata shuruna, yana yin kwana 29, ya zo kuma yana yin kwana 30. Shi sa kaga lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama aka yi kwana, aka samu kwanaki kamar wata ɗaya bai je gurin iyalinsa ba alaihi salatu wasalam, aka yi kwana 29 shugaba ya sauko, sai da yake cewa ta ya rasulullahi, mun ga an yi alƙawarin wata ɗaya kuma ga kwana 29, sai ce ai wata yana zama wa 29. Shi yasa ƴan uwa a daina cewa wai azumi kullum ana yin 29 ana 29, a'a, wata yana kwana 29, watar ya yi kwana 30. Shi yasa a cikin Ibn Majah ya zo hadisin Abdullahi bin Mas'ud, yake cewa ma sunna fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama, ma sunna fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama, yake cewa azumin da muka yi a zamanin manzon Allah 29 ya fi 30, bai fi sau biyu ba ne ko sau uku aka yi cika azumi 30 a zamanin shugaba, 29 ya fi yawa. Ya haka zuwa a cikin hadisin Ibn Majah, to da haka shi wata yana yin kwana 29 kuma yana yin kwana 30. Dan ka abu nazumin ana ta 29 ce wai ya haɗu kullum 29, a'a, yana yin kwana 29 sosai, yana yin kwana 29. Yawwa, abinda aka ce dai kun ga wata kudau azumi shi ubangiji kamar wala kadu bi yati waqaddarahu manazila ubangiji ya gurbu da shi wata ya kaddara shi ya zama masaukai shi ne ke ta 820 abinda shi sharu yace idan kun ga wata shikenan yau wata 29 za a duba wata idan an ga ya fito shikenan gobe dai ga wata in lokacin azumi ne a tashi da azumi idan kuma azumi wata bai fito ba shikenan a kaddar wannan watan ya zama 30 abinda sharu ya faɗa kenan kuma ba a ce su kowa ya gani ba kamar da yazo a cikin Tirmidhi hadisin Abdullah bin Umar manzo yake cewa tara annasul hilala fi zamanin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mutane sun ga wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa habartu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu ibnu umar yace sai naje na bawo shugaba labari cewa ni na ga wata fa sama wa amara bi sabbisiyani yace manzon Allah sai azumi kuma yayi umanni da azumi yace bila aje a sanar cewa an ga wata ibnu umar shi kadai ga wata shi yasa a gurin malamai ko da mutum ɗaya ne zuciya ga wata sai a yadda a gurin Abu Hanifa ma ko bawa ne yazo yace na ga wata sai a gurin Abu Hanifa ma ko mata ce ta zo ta ce ta ga wata sai a yadda a gurin Imam Shafi da Imam Ahmad sun zurfa akan cewa su ma sun tafi ko mutum ɗaya ne saboda hadisin Ibn Umar yazo yace ya ga wata sai a yadda ko mutum ɗaya ne sai a yadda Imam Malik ne ya tabbata cewa sai an samu adalai mutum biyu tukunna sun zo sun ce sun ga wata sannan sai a yadda hadisi Abdullah bin Abbas na Tirmidhi kaga shi da ya rubuta ne ma ya zo yace ya ga wata shugaba ya tabbatar yace aje a sanar ya ga azumi shi sa ubangiji ya sanya wata shi ake littafin kwanaki da shi kaga waqaddarahu manazila ko shi sa za ga farko zai fara yana dan karami yana girma in ya cika girmansa kuma to kuma sai ya dawo sai ya mutu sai a jira gansa sai kuma ya dawo duk Allah yayi mana haka ne dan a dinga lissafi wanda lissafi na kamariya wanda inda da shamsiya ne ita kuma kaga lissafin ta tunda ita ba girma ta yi ba ta karami ko sai Allah ya sanya mana dinga lissafin mu na wanci na a tsiyoncin lissafin mu da rana ba da wata ba kaga lissafin aikin haji shi ma kaga da wata ne yas'al maka an lahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj shi ma ubangiji sai ya sanya ake lissafi da wata saboda yana raguwa ana lissafi wanda suka masana ko zuwa ya kalli wata iya inda ya ga girman sa zai iya gane ko kwana nawa ne iya inda ya ga girman sa ya gane kwana nawa ne yawwa kuma in dai aka ce an ga wata ga wata nan ya fito karka ce a da wani watan nan kwanan sa kada a'a in dai an ce an gani ko yadda ya zo cikin hadisin muslimu malana cewa inna allaha maddahu lirubiyati in kun gaishi ya fito fato a ce yanzu wannan ne a Allah ne buda shi dan a gaishi din yadda aka yi lissafin daidai ne yau ba a san da saba wa jama'a abinda jama'a ta fi akan sa ba a san saba wa jama'a haka ubangiji ya kaddar wannan abu ita ma rana ubangiji ya saukan mata da nata ita ma masaukan sune burde ko aya 12 ku ne masanan wannan himlu da sauru da jawzahu da sirqanuhu da usudu da sumbula da mizanu da aqrabu da qautu da jari da hudalu da hutu yawwa kowane burji kuma yana da manzila guda biyu da sulisi sai da mai kowanne yana zama a cikin burjinsa sa'a 56 sai Allah ya gurgurda wannan abubuwa sai Allah ne ya sanya wannan abu li ta'lamu domin kusan da wannan domin kusan adadin sinina wal hisab adadin shekaru da kuma lissafi ku fahimci lissafi kusan kuma shekaru ma halakallahu zalika illa bil haq ubangiji bai halicci wannan abun da aka ambata ba illa bil haq sai da adalci sai da gaskiya ubangiji ya ambace shi ne bil haq ma'ana da hikima shine bil haq dan akwai hikima a ciki ubangiji ya halicci wannan na'am yi fassala ayati ubangiji yana rarrabe ayoyi da qawmi ya'lamu amma ga mutane wanda suke sani wanda za su tadabburi a cikin su yawa yanzu duk wanda ya wannan ya aiko kuma manzon da ya aiko da shi nabiyul qawmi ba ba a taba ganin yin karatu gurin wani ba, ya zo da irin wannan, wannan bai sa abin alajabi ba, bai sa ku bi shi ba, ku sallama, ku riƙe addinin musulunci, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض حقيقة أتتن سابان دري درانا دري يزو رانا تزو دري يزو كلنا حقا ينزل شمنا تكر رانا rana tana tafiya tana kisa wani hadisi tana nan cikin Bukhari manzo Allah yake cewa idza aqbalan naharu minhauna a kira na cewa take daga nan wa adbaran naharu minhauna ita kuma dare wato daga nan idza aqbalan laylu minhauna idan dare wato daga nan wa adbaran naharu minhauna ita kuma rana ce nan faqad aftara as-sa'im manzo Allah ya ce to mai azumi yayi ku da baki yayi mu da baki in kaji ake garin da kana yake towa ita kuma ranar tana tafiya a don ilimi wanda an sai an ji an taba kule kai dakta ke tabin kici akan ka fahimci wani ba a cikin wannan ilimin na yanayi amma ce manzon Allah ya faɗi shi alqur'ani duk ya bayyana wannan to da haka to a cikin sabanin dare da ranan nan kai ilimi anan yawa shi sa kaga hadisin Abu Zarri wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake tambaye ta akan sha'anin rana shugaba yake cewa ita rana tana tafiya ne idan ta fadi tana zuwa can ce sujjada zuwa ga Allah in ce sujjada zuwa ga Allah sannan kuma can ta kuma fitowa yace kuma akwai lokacin da za ta zo kuma idan ta fito sujjada to wanda zai dawo kuma sai ta dawo ta yamma lokacin alkiyama kenan inda fi ikhtilafin layl wan nahar hakika cikin sabanin nan na dare da rana kaiwa da kawo wasu da kuma nukusanin su wani gubin dare ya shiga rana wata rana ya shiga cikin dare kaga yanzu rana ta fi ta miƙe ta takuri daren wa ma khalaqa Allahu fis samawati da abinda Allah ya halitta a cikin sammai na mala'iku da rana da wata da taurari taurari da irin abubuwan da Allah ya halitta a cikin sammai wanda ba wanda ya san wannan sai Allah ba wanda ya san wa ma ya alamu jini na ba abinda Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa ba wanda ya san adadin su sai Allah na mala'iku da arwahu da sauran abubuwa na halittun Allah ta baitul mu'amur kamar baitul mu'amur da yake can sama lokacin da shugaba ya Isra'il yi bayani akan baitul mu'amur cewa kullum mala'ika 70 suna shiga idan sun fita ba su kuma dawa ba kuma wasu ne za su shigo tuntun ake haka har ila yawmul qiyamah ba za a daina haka ba walau da abinda Allah ya halitta a cikin ƙasai na dabbobi da duwarwatsi da koguna da bishiyoyi da tsirrai da ma'adanai da komai da komai isa alqur'ani ba abinda alqur'ani bai faɗa ba tunda yace wa ma halaqa Allahu fis samawati wal ardi to duk wani arzikin ƙasa an faɗe shi fetur gold wani ma'adani ne komai an faɗe shi na ƙasa to la ayati akwai ayoyi da suke shiryarwa akan kudurar Ubangiji akwai ayoyi wannan in ka duba abin da yake sama da abin da yake ƙasa akwai ayoyi da suke shiryarwa akan kudurar Ubangiji da kaumin yattaqun amma ba sai da mutane wanda suke tsoron Allah suke imani in ba mu'mini ba wanda zai gane haka wanda ba mu'mini ba sai ta ganin abubuwa na aja'ibu na mamaki mamaki Ubangiji an bayyana ta wuce su ina ta wuce su baya ta dabburi baya ganin lamarin Allah ciki na'am إن الذين هتكوا وإن الله أرجونا لقاء أنا دبافة شايل هدوا دمو تهيئ تاشم القيامة وردوا بالحياة الدنيا كما ذكر كمسدر أيها الدنيا maimakon lahira suka gamsu da ita wata ma'annu biha suka nutsu da duniya kafirai kenan yanda za ku kunna cibi ka gamsu ba abin da suke ciki in ba cikin nishadi ba, kuma sun ja musulmin ma ciki. Yanzu ana azumin nan sai kaje ka samu musulmi shi ma yaje ya shiga yana tabon ko yaje yana kallanta, maimakon kana azumi kaje kai ta karanta alqur'ani kai ta tsubi kai da salatin annabi da ya rasa sai kawo ma abin da ko kana azumi kai ma sai sa ka take can shadi ka bar waje ka manta da Allah. Kafirai kenan wata ma'annu biha suka nutsu da ita sun nutsu da duniya su a kuki sa suke tanadin sa. Shi yasa ba abin da suke tanadi in ba duniya ba, ba ruwansu da Allah, ba ruwansu da lahira. To ba a so mumin ya zama haka, ya zama ya nutsu da duniya, an fi so ko me za a yi kana tuna Allah a ciki, ko me za ka yi, ko gida ka gina gida ka kera gidan. To ka tuna Allah, in ka zo za ka kofar gidan ka dan daidaita yadda makara za ta iya fita, in an zo fitar da kai ta makara ba za a wahala ba. Misali ka gina gida, ka kera gida, kana gina shi kana murna ka gina gida, za ka dinga tuna ƙarshen gidan. To sai ka ɗanyi tanadin cewa ga inda ko nan za a zo a fitar da makara. Haka mu ga magabatan suna yi ko sai da sun fitar da kofa sun ce a ba kofa nan, haka mu ga sun yi saboda fitan makara. To ai dole ne, saboda ai ta duniya ba wajen da za a zo an nutsu bane shikenan kuma ana zo ne, a'a kawai tafiya ake, kamar ka yi tafiya ne ka je Kaduna ka zo dawowa sai ka tsaya a masallacin kura za ka yi sallar la'asar ka huce. A haka ake, ko in an yi tafiya sai a tsaya na masallacin na kura a yi la'asar, in an yi la'asar a ɗan sai rake a ɗan sai ɗan shinkafa shikenan sai a tafi. To haka duniya take, an tone kuma an ɗan tsaya ana kan hanya kuma za a tafi. Ba ka san kuma sanda za a tafi ba, ana nan mai mota ana fi aka busa kamar da zuriyar ce kowa kuma sai ya tura gudu a shiga mota shikenan, kuma kuma sai kiyama kuma. To duniya haka take, wanda ma'annubiya suka nutsu da ita, walladina huma an ayatina wa annahum, kuma wanda suke gafalallu gabarin ayoyinmu, sun gafala gabarin ayoyin Allah, sun gafala gabarin izina da alqur'ani, sun gafala gabarin manzon Allah, sun gafala gabarin ayoyin Allah. Allah ya ce me, ulaika ulaika wa annam Allah ya ce ulaika wa annam ma'awihumun nar, makomarsu ita ce wuta. Yawwa duk wa'annan duk irin takamar da suke a duniya sun nutsu a duniya, to makomarsu wuta. Bima kanu yaksubu, saboda sababbin abin da suke surutu na shirku da kuma saƙo. Shi yasa a kiyaye kar a dinga nutsuwa da duniya kamar yadda kafirai suke yi. To kuma ga shi yanzu an fi koyi da su din an fi nutsuwa da duniya. Damun shugaba ya faɗa wani hadisi na Imam al-Bukhari, shugaba yake cewa la tattabi'anna subula man qablakum, za ku dinga bin tafarkin waɗanda suke gabaninku, hatta law dahalu hujra baddin la dakhaltumuhu, aw kama qala alayhi salatu wassalam, hatta ko da a ce za su zo su shiga ramin gano, to kuma ba ku bi su saboda tsananin bin waɗanda suke gaban ku da kuke bin su. Sahabi suka ce ya rasulullahi, su waye wannan yahudi da nasara? Shugaba ya ce faman, to su waye? Za ku dinga bin yahudi da nasara hatta ko da za su je shiga ramin damu, to kuma za ku bi su. Kawo ku yanzu ba wanda suka miƙe akan duniya irin yahudi da nasara, yanzu kuma ba wanda ake bi in ba su din ba, su ake bi kawai. In ka wani abu ya burge mutane, to yahudi da nasara, shiga yahudi da nasara, komai yahudi da nasara, tsarin rayuwa irin nasu, tsarin abinci irin nasu, yana doka abu wannan abu tsarin musulunci shi ne tsari, shi ne wayewa. In ka bi tsarin da ba yahudi ba nasara ba, su ma wawaye suke ganin ka. In ka bi tsarin nasu, ba san ka suke ba. Na'am. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa sa'a imani wa 'amilus salihati, suka yi aiki nagari, yahdihim rabbuhum bi imanihim, ubangijin yana shiryarta su bi imanihim da imaninsu, bihi da shi da an yi ja'alahu nuran yahtaduna bihi yawmal qiyamati, ubangiji zai sanya musu haske da za su dinga shiruwa da wannan haske ranar tashin alkiyama. Ka san alkiyama ba abin da yafi alƙiyamar ita alƙiyamar ne da ita abin da zai zame ma haske shine aikinka da imaninka. Yawwa, in kana da ƙarfin imani da Allah da manzon Allah, ka bi Allah, ka bi annabi, to sai ka je da haskenka. Haka nan kabari, abu shi kabari in za ka shiga kamar shi da sanal had na kabari na cewa ka gani ba komai a cikina, da abin da ka zo min da shi za ka same ni a ciki. To idan kana da ƙarfin imani, kana da haske, idan ka shiga kabari to da haskenka za ka tafi, aikinka za ka tarar, imaninka za ka tarar. To isa ya hajihun rabbuhun bi imanihim, da imaninsu Ubangiji yake shirye su bihi bi an yaj'alahum nuran yahtaduna bihi yawmal qiyamati, Ubangiji ya sanya musu haske da sun da shirya shi an tashin kiyama. Tajri min tahtihim al-anharu, ƙoramai tana gudana a ƙarƙashin su, fi jannatin na'im, a cikin aljanna ta ni'ima sanya musu cikin su. Yake cewa da awaihun fiya addu'arsu ko ku neman su fiya a cikin aljanna abinda suke nema na abinda suke sha'awa a cikin aljanna. Idan to abinda za su dinga cewa in suna neman wani abu shine subhanakallahumma, subhanakallahumma, za su tsarkake Ubangiji. Shi yasa kan kaga can yazo cikin hadisi, yana nan cikin kitabu Badaqul Khaliqi, shugaba yake cewa farkon jama'ar da za su shiga aljanna yake surarsu kamar surar wata take, irin daren 12 nan za su dinka haske. Sannan kuma yake cewa kowanne daga cikinsu za a bashi mata guda biyu, haka da cikin ruwayar Bukhari, mata biyu za a baka mata guda biyu saboda tsananin kyanta in kana kallo ɓargonta ta jikin fatarta yadda ka san kilas haka take. Sai yake yusabbihuna Allaha bukratan wa ashiya, a ƙarshen hadisin za su dinga tasbihun Ubangiji safe da malaiki. Ka ga shi aljanna ana zikiri, duk wata ibada ba ta kare, amma sai ga shi sabbihuna Allah, za su dinga tasbihun Allah bukratan wa ashiya, da safe da yamma, shine subhanakallahumma, subhanakallahumma, ma'ana ya Allah, da abin da suka nema sai su subhanakallahumma, yini shine ayya Allah. Fa idan ma talabuhu bayna aydihim, a yayin da duk abin da suka nema sai ganci a gabansu. Watiyyatuhum, gaisuwarsu kuma take tsakanin su fiya a cikin ta salam, shine salam, assalamu alaikum, gaisuwar assalamu alaikum, gaisuwar ya aljannati. Shi yasa ake so a dinga yawan watsa sallama, yawwa, a dinga yin sallama, a dinga yawan sallama, yawwa, in dai ana so a dina gaba to a dinga yin sallama, ko haka zo cikin hadisi, a dinga yawan sallama. Wa akhir da'awihim, ƙarshen maganarsu kuma shine alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji, Ubangijin talikai, shine ƙarshen maganarsu kuma alhamdulillah, sai godiya Allah. To an shiga cikin gidan godiya, ba abin da za a yi ban da godiya Allah. Wanda ya shiga wannan waje sai dai ta gode wa Allah. Wannan zalimin je wa la yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra, da a ce Ubangiji yana garajin yin mummuna ga mutane, su ijalahu, irin yadda su muke mutane suke garajen, irin yadda suke su ijalahu, irin yadda suke yin garaje bil khairi da al khairi, laqudiya ilaihim ajaluhum, da sai a hukunta musu lokacin su, ma'ana da sai a halakar da su. Fa nazaru alladhina, Ubangiji yake cewa za mu watsi da wayannan lazu na liqa'ana, da ba sa shayin haduwa da mu, fi dugyanihi ya'amahu, suna faganniya a cikin fadansu. To Ubangiji yana so shi Ubangiji, wanda muka faɗa at-ta'anni min Allah wal azati min shaytan, ubangiji baya garajan ababa. Idan ubangiji ya sanya wa abu lokaci, duk abin da baka yi ba za a ƙara ma ba, ba za a rage ma ba. Ko kana ta shigantaka, ba ga mutum yana ta shigantaka, yana ta shigantaka, ko wani azzalimi, Allah duwar wani azzalimi akan mutane, mutane ai ta addu'a, ai ta addu'a, na cewa to mun yi addu'a ga shi na hanyar ba halakar da kamar yadda aka can kwanakin baya, ko jama'a ana ta addu'a muna neman canji Allah, to ai ga shi na an ta addu'a kuma ba abin da ya same su, to ai Allah lokaci ne bai ba shi, komai akwai lokaci a gurin Allah, lokacin ne bai ba, da lokacin ne ba, ai kun ga kuma sai a ga addu'a ta yi ko yawa, komai lokaci ne. To yasa kan kai ta addu'a, kai ta addu'a, ba ga ijawa ka ce a ni na yi addu'a, na yi addu'a, amma har yau a'a, yawa komai lokaci shi ne. Kaga Banu Tamim lokacin da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun shugaba ya ce musu aqbilul bushara, ku karɓi bushara, ku karɓi bushara. Sai suka ce a'a, mu kawai in za a bamu a bamu, wasu a ta ce musu a bishara, a yance musu bishara, su dai su gani. Yanzu sai ga mutanen su Abu Musa al-Ash'ari, shugaba ya ce to ku zo, sun da Banu Tamim ba su karɓa ba, ku ku zo ku karɓa. Suka ce ya Rasulullah, mu mun karɓi bishara, mu mun karɓi bishara. Haka suka ce mu mun karɓi bishara. Ta saboda haka shi ne kaga a cikin ƙarashin hadisin ne, shi ne shugaba sallallahu alaihi wasallama har ya sa aka ɗebo masa ruwa, ya kuskure bakinsa, ya wanke fuskarsa, ya ba wa Abu Musa al-Ash'ari ya ce ya sha. Da ya sha, ya da shi da Bila suka sha. Da suka sha, dama a kan hanyar an yi wannan ne lokacin shugaba an dawo daga nan Hunaini, lokacin ana nan tsakanin Hunaini zuwa kafin a shigo Maka. Ya ba suka sha. Umma Salama tana daga cikin ɗakinta cikin hijabinta, sai ta ce afdilalil ummi kuma, ku rage wa babanku Umma Salama, ku rage mata, ita ma za ta sha. Sai suka rago mata, ita ma ta karɓa ta sha, ragowar da manzon Allah ya wanke bakinsa. To don haka kai ta addu'a, kai ta addu'a, kai ta addu'a, ka ce kai ni na yi addu'a nan, na yi addu'a nan, amma har yau bai shi ba. A'a, yawa, ana amsa addu'a bawa malam ya ajal, ko muddin bai ganye, yustajabu li ahadikum malam ya ajal, ana amsa addu'a ɗayanku muddin bai yi gaggawa ba. Wani ya zo gurin Shubiri radiyallahu ta'ala anhu, sai yake cewa talauci ya dame shi, sai ba shi addu'a ya ce je yi ta yi, ya yi kwana bakwai yana yi, ya ce har talaucin bai tafi ba. Ita ka je ka koma yi, ya ce ya yi dai ayyau bai rabin bukata ba. Sai ya ce ba ka kafiya garaje, ba ku yi Allah ladabi. Ya ce ka tafi kwana dubu kana roƙon Allah ba kai bacci, baka ce Allah bai baka abu ba. Ya ce bai ci domin sai da ne kwana dubu ban bacci ba, ina roƙon Allah. Saboda haka kanka ka yi sati dai kana addu'a, kuma ka tura ga biyan bukata ba, sai ka ta addu'a ka sallama wa Allah ka gani, sai ka sallama wa Allah ko yanzu yanzu ne kamar ka dauko ni. Na'am, waje wai zam nan wai za masa lissanar guru, idan wani tsanani ko ko wani ciwo ya shafi mutum, shi ne kamar ya ce alkafira kenan, kamar kafiri da ana da zangi, Allah ya ce sai ya kirawo mu ai mustaji'an a kwance, sai ga yana ta kiran Allah, Allah ka yayi, Allah ka yayi, au qa'idan ko kuma a zaune, au qa'iman ko kuma a tsaye, ma'ana ai fi kulli halin, cikin kowane hali sai kuma ya ce daruri da Allah, saboda an jarrabe shi da ciwo ko wani bala'i, yana ta tuna Allah. Falan ma ka shafna anhu barrahu, Allah ya ce yayin da muka yaye masa tsananinsa, shi abin da yake damun ta maraka allan ya rukuna, yace sai kuma ya shuɗe akan kafircinsa, kai ka ce bai kirawo mu bai roƙe mu ba ila durri, izuwa yayi masa wannan tsananin nasa, ila durri matsawu, zuwa yayi tsananin da ya same shi kazalika Allah ce kamar yadda aka kawata musu yin addu'a lokacin da suke cikin tsanani da kuma bujirewa lokacin da suke cikin yalwa to zulmul musrifin haka nan aka kawata wa masu farna su ne kafirai maka aka kawata muku ma kanu ya amaluna abinda suke aikatawa yasa mutum kadi zama haka ka tuna da Allah lokacin da kake cikin yalwarka to lokacin da ka shigo cikin babu sai Allah ya tuna da kai in ka ba Allah a cikin kurujiyarka kana yarintaka ka ba Allah ka ba Allah ka ba Allah to in tufanka ya zo kai ma sai Allah sai ya kula da kai ka ba Allah tun kana cikin rayuwarka da ranka yana jikinka ka ba Allah ka taimaki Allah to san da ka mutu aka je aka yi haka aka tuza ka a cikin ƙasa aka rufe kai kuma lokacin bakka da wani mataimaki bakka da komai Allah nan da ka kuwa da ka kula da shi kana cikin rayuwarka shi kuma Allah sai ya kula da kai a cikin wannan lokacin shi yasa ka kula da Allah kamata jini su dawo yadda kai za a yi ma idan ka kula da Allah Allah ya kula da kai idan ka kula da dan wani Allah ya kula da dan wani danka idan ka jefar da dan wani Allah ya jefar da danka idan kai mutane alheri Allah kai ma ya ma alheri idan kai shirri kai ma ka ga shirri duk abin da kai shi zaka gani kamata dino su damu duk abin da kai shi zaka gani shi sa ayi alheri a ba Allah abin manzon Allah sai Allah ya kula da kai kai mutane alheri kai ma sai Allah ya ma alheri sai Allah ya bayanta alheri na'am Allah ce haƙiƙa mun halakar da ƙarnuka su ne al'ummatai mun ƙabdiku a gabaninku ku mutanen maka da kuka ci sallama manzon Allah ga manzon Allah kun gani kun ga irin lamarin annabi kun ga irin yadda Allah jiran manzon Allah kun ga alqur'ani to ubangiji fa hakika Allah yake mun halakar fata al'ummatan da suke gabaninku lamma zalamu lokacin da suke zalunci ma'ana suke shirku da Allah waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati kuma su ma hakika manzannin sun zo musu da mu'jizoji da ayoyi wadda take dalala akan wahdaniyar Allah kuma take dalala akan gaskiyar ma'aikan wa ma kanu liyuminu ba su zama suna imani ba kazalika Allah ya ce to kamar yadda muka halakar da waɗannan narzul qawmal mujrimi aka muke sakayya ga waɗannan mujrimin su ne kafirai kuma in kun ki imani kuma aka za a muku yadda aka yi musu wannan ana mahadaba ne ga mutanen maka amma kuma duk al'umma annabi ana mahadaba da mu ne kaga su mutanen maka da suke gidan ai kaga yadda aka yi musu yadda aka yi musu shikenan aka tattara su a Badar aka tattara su a Badar saboda ganin tashin hankali irin wannan ba manyan manyan jigajigen su aka taro su suka fito da kansu kuma suka fito Badar din suna za su yi za su yaƙi da kansu suka fito suna takama suka donan filin Badar aka tattara su gabaki ɗaya su a karkashe mutum sabatin da kashe su duk manyan manyan su a kashe su rabuwa kuma irin wanda ba su halarci Badar ba irin su Walidu dan Mughira da sauransu mustahazi ne kenan inna ka faina kal mustahazi duk Allah ya halakar da su a gama da su da aka yi Badar sai da aka yi shekara ɗaya ana zaman makoci a Makka ina ci ta taba ganin wannan tashin hankali irin wannan ba taba gani ba manyan 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 jigajigen wanda ake ji da su manya manya yan kasar su aka kace mu ake gawa wannan mu ake ga tsoron Allah in kun ji in an ji bi Allah sallata wani kafiri ya zuwa ta wannan sallata wani kafiri akan al'umma shi za a koma ga Allah na'am Ubangiji ya fitar kuma ja'annakum sannan muka sanya ku khala'ika fil ardi mamaya a cikin ƙasa bacin al'ummatan sun wuce kuma sai Allah ya kawo wannan al'ummar ma'ana tun daga zamanin shugaba da kana har ila yawmul qiyamati da musulmai da kafiran duk mamayani a cikin ƙasa sun maji annabu, sannan Allah ya sanya ku duk duniya ne da su ake duk al'umma annabi min ba'dihim a bayan su wa'incan al'ummatan Allah ya ce lulun zira kaifa ta'amalun, domin mu ga ya za ku aikata biya a cikin ƙasar. Yanzu Ubangiji ya sanya mu ne mamaya yanzu a ƙasa, Ubangiji ya sanya mu duba ya za mu yi wani irin aiki za mu yi. Kowa ya kaddara wannan aya da shi take, kai ma mamayi ne a cikin ƙasa, da can ba mu bane, wancan al'ummace ne duk an wuce su. Yanzu babu zancen Adawa, Samudawa, mutanen annabi Isa duk sun wuce, yanzu wannan al'umma al'umma ce ta manzon Allah. To Ubangiji ya sanya mu a cikin ƙasa, thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'di lin zira kaifa ta'amalu ya zaku. Daga kawai ka zo duniya don ka ba Allah, ka ba Allah kawai, ka bi manzon Allah. In ka kauce kuma, to Allah ya ce ka ga dai abin da ake da al'ummacin da suka wuce. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحين ما قليك ولا خاتم لما سبقنا صر لحك بلا ولا هادي إلى سراتك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبقنا صلى الله عليه والهادي إلى صراطك المستقيم قال آله حق قدره وإقداره العظيم. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wai za ta tuli alaihim ayatina, idan aka karanta musu ayoyinmu su mutanen Makka bayyanatun wanda suke mabayyan bayyanannu qala allazina la yarjuna liqa'ana, wa'annan wanda ba sa shayin haduwa da mu sai su ce itil qur'anin gaira haza, sai su ce a zo mana da wani alqur'anin ba wannan ba, muna so a zo mana da wani abin da za mu karanta amma ba wannan ba. Idan su da suke son shi suke kan shirku suke kan kafircewa Allah, idan an zo musu da wani abu sun ga an zamba an faɗi aƙidarsu wadda suke ta kafirci, sun ce wai an su ba wannan suke so ba, a zo musu da wani aw badiluhu, ko kuma sun ce wa shugaba sallallahu alaihi wasallama wai ka canje wani ba wannan ba. Qul, Allah ya ce ka gaya musu ya Rasulullah ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, ai baya yiwuwa gare ni in canja shi ta wajen jihar kaina, ni ba zan canza shi ta wajen jihar kaina ba, in attabi'u illa ma yuhi ilayya, domin ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi zuwa gare shi, abin da aka yi min wahayi zuwa gare shi aka yi wahayi zuwa gare ni shi nake bi. Duk abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko yi to daga Allah ne, amma yanzu ku annal hawa ni a hafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim, yace ni ina shayin ina asaitu rabbi in na saba ubangijina shine kamar na gurin canja tsabjin hakkaina to ina shayin azaba tawini wanda yake mai tsanani mai girma abin mai girma shine yin alkiyama wasu abin da suke so wani abu musu da wani abu wanda ba a zambar ba a kushe abin da suke kansu na kafirci irin abin da iya suke kai na kafirci a zo da wani abu bai kushe wannan ba shi yasa kaga lokacin da suratul najm ta sauka wanne da zo cikin hadisi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm fasajjada biha nasu dukkanin mutane da inda su ji ana faɗan lata wani kusa duka suka yi sujjada gabaki ɗaya suka yi sujjada sun ji an faɗi gumakansu sai suka ɗauka kamar yabanta ake yi shi ne ke cewa an fanda umma ya fi bin halak shi sai ya ɗauko dutse sai ya sa a goshinsa sai ce ya fi ni hala shi duk da hakan ma ba zai rangwata ba saboda girman kai to haka kafirin baka suke shi kafiri abin da yake so baya so ya ga wani abu da zai zo ya canza masa kafircin dan nasa a haka suke faɗa to shi ne Allah ya ce kul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum da ubangiji ya so ai ba zan karanta muku ba abin da nake karanta muku na alqur'ani da ubangiji ya so da ban karanta muku ba wala adrakum bihi kuma da Allah bai sanar da ku shi ba da Allah bai sanar da ku shi ba a cikin harshe na akan harshe na Allah ne ya ga dama ubangiji sai yake sanar da ku alqur'ani ubangiji yake ba ku sako yake turo mu yake umarta ku yake hana ku ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu Allah yana yi ne ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya zo ne ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tarjumanul haqi shine tafunta na ubangiji tana ake jin sakon Allah shi sai ce wala adrakum bi da ubangiji ya so da bai sanar da ku shi ba a fa harshe na faqallabtu fikum umran min qablihi ai na zauna a cikin ku shekaru min qablihi tun kafin zo in fara zantar da ku da alqur'ani shine shekara 40 na zauna a cikin ku har shekaru 40 ban ce muku komai ba min qablihi sai da shugaba sallallahu alaihi wasallama bacin bayyanan manzon Allah sai da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zauna a cikin maka shekara 40 sannan aiki ya zo a gaban ku kun san iyayen shugaba sallallahu alaihi wasallama kun san gidan da ya fito shugaba sallallahu alaihi wasallama dan Abdullahi ne dan Abdul Muttalib ne dan Hashim ne dan Abdul Manaf ne dan Usayd dan Kilab dan Murrata dan Ka'ab dan Nu'aym dan galibin dan tihirin dan malikin dan nazun dan kinana da dan hudu ya mata dan mutu daga dan iliyasa dan mubara dan nizar dan mu'adda dan adanan sun san nasabar manzon Allah shi sa duk wani dangi na quraish na larabawa ba wanda manzon Allah ba su bashida nasaba da su dan haka kun sani sannan aka yi shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani a cikin wata na rabiul awwal a ranar litinin shugaba ya taso a tsakanin har ya kai kimanin shekara 7 kafin bayyana shugaba Hussein na Abdullahi ya koma ga Allah duk kun san wannan ya zo zo na hannun Abdul Muttalib ya zo ya koma ga Allah shugaba ya dawo hannun Abu Talib yana nan har suka fita ya kai shekara 12 suka fita Sham kafin a ƙara tsanan Sham shugaba ya dawo saboda abin da ya faru na wannan tsakanin na Bagira da ya ga shugaba ya ga mu'jizan manzon Allah ya ce a dawo gida duk kun ga wannan har shugaba ya taso a kai shekara 25 dab da za a aure da Sayyida Hadijatu bai fita ma daga cikin gari ba san banda fitan nan biyu da aka yi da zuwa fita da aka yi da Maisara da kuma fitar da aka yi da Abu Talib ita ta Abu Talib ma akan hanya aka dawo ta Maisara aka ji wanda aka fita Maisara a shi ne aka je wannan kasuwan nan ta yankin cikin Sham duk a gabanku sai da shugaba shekara 40 tukunna cip alayhi salatu wassalam aiki ya zo ya fara kiran ku zuwa ga Allah. Duk kun san wannan, shi sai ya ce fa kallabin su fikun umran min qablihi, ai na zauna a cikin ku shekaru, shi ne ya ce arba'ina, shekara 40 min qablihi, tun kafin in fara zantar da ku da wani abu, sai da shugaba shekara 40 tukunna. Sannan Jibrilu ya zo ga wa sallallahu alaihi wasallam ana cikin kogon gira. Jibrilu ya zo ya ce ikra, yi karatu. Ya ce ma ana bi kare. Ya ce ikra, ya ce ni ba mai karatu ba ne, daga ba kuma alqur'ani ya fara sauka. Daga nan kuma aka samu yankewar wahayi zuwa wasu ɗan shekaru, daga ba wahayi ya kuma baka ce kuma ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, aka yi umarni kuma da a fara gargaɗi. Daga nan ne aka fara kiran ku zuwa ga Allah. A duk shekara 40 din nan ba ku taɓa tuhumar jalibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ba haka ba, ko ƙarya ba ku taɓa yi ba. Lokaci ne kuma ya zo shi muku Allah ya aiko mu, ya aiko shi kuma kun san irin gaskiyarsa. Afala ta'qiluna, yanzu ba za ku yi hankali ba, ba za ku yi hankali kusan cewa wannan abin da shugaba ya zo da shi abu ne wanda yake daga Allah? Na'am. Na'am, yake cewa fa man zalamu, babu daya mafi zalunci mimman tare Allah kadiba, kamar wanda ya kaji ƙarya ga Ubangiji, babu mafi zalunci ga wannan ka kaji ƙarya da Allah. Aukar daba da ayatihi, ko ko mutum ya tsare fanta ayoyin Ubangiji shi ne ƙaryata ayoyin Ubangiji, shi ne Al-Qur'ani, ko ku shugaba sallallahu alaihi wasallama su ne ayoyin Allah ɗin. Innahu, cewa lamarin da sha'anin la yuflihul mujrimun, mujiranai kafirai ba sa taɓa rahota. Na'am, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, suna bauta wa wani ubangiji wanda ba zai cuce shi ba in ba su bauta masa din ba, ba zai cuce su ba in ba su bauta masa ba, shine abin da suke bautawa. Wa la yanfa'uhum, kuma idan sun bauta masa din ba zai amfane su da komai ba. Allah shi ne annabi, shi ne mai amfanarwa, Allah kuma shi ne abbaru, shi ne mai cutarwa. To abinda suke bautawa ba zai amfanar da su da komi ba, ba zai kuma cutar da su da komi ba. Ai gunki ne ko, sun haɗu sun sassaƙa shi, sun sassaƙa shi, sun gina shi a surar wata dabba can, haka suke yi. Kusan kowane ƙabilu da Larabawa, na Larabawa akwai gunkin su. Duk ƙabilun Larabawa ne, kusan kowanne idan sun zo gurin gunkin nasu suke zuwa. Hatta kan Safa da Marwa akwai ƙabilu na Larabawa, su mutanen Madina, to su akan wannan gumakan nasu suke. Ita kuma Ka'aba wajen gunki, gunki wajen 360 ne a ciki. Salata, su Uzza, su Manatu, gashi nan dai haka suka yi, su Itafu, su Na'ilatu, duk gumakan su ne. Isa ga da aka sauka da inna Safa wal Marwa min sha'irillah, su wa'annan masu bauta Isafu da Na'ilatu gumakan su yana kan Safa da Marwa, sai suke kyamar su je su yi dawafi a wajen su, su kaiwa da kawowa a wajen. Daga ba aka ce ai wannan kuma duk ya wuce, wannan shirkun ya wuce. To abinda suke bauta ba amfana su zai ba, ba zai amfane su da komi ba, ba zai cutar da su da komi ba. Waya kununa, sai su dinga cewa game da ita gumakan nasu, ha'ulayi shufa'una, wa'annan su ne masu cetonmu, mun riƙe su ne don su nema mana alfarma gurin Allah. abinda suke faɗa kenan, wasu riƙe su don su nema musu alfarma gurin Allah, su nema musu ceto gurin Allah. To yayin ceto kuke nema gurin Allah, wanda ya zo muku da Alƙur'ani, ya zo muku da gaske, shi za ku riƙe, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi za ku riƙe sai ya cece ku, ceto ku. Mazala shi ne mai ceto, shi ne mai ceto wanda yake shafa'atul kubra, kamar da kullum muke faɗa cikin hadisi, shafa'ati li ahli kaba'iri yawmal qiyamati, ceto na yana tabbata ne ga masu manyan manyan zunubi a ran tashin alkiyama, sai kuma wanda Allah ya kuma za su yi ceta. Amma ko akwai mugunci ku dinga bauta musu ku ce zai cece ku, ai babu wani mai ceto sai da izinin Allah ta kwanna. Amma su wannan gumakan ba abin da za su yi muku da su da ku duk karmamin wuta ne. Kul ka gaya musu ya rasulullahi atunabbi'una Allah bima la ya'lam fi samawati wala fil ard, yanzu ku za ku ba wa Allah labari da abin da bai sani ba a cikin sammai da ƙasai? Eh, kun ce wayannan su ne masu nema muku alfarma, to yanzu ku za ku ba wa Allah labari da abin da bai sani ba a cikin sammai da ƙasai? Wato har Allah yana da wasu wanda za su nema alfarma a gurin da kuma Allah bai san su ba? Idh law kana lahu shariqun li ilmihi idh la yakhfa alayhi shay'un, ai da yana da wani shariki, wani abokin tarayya da ba zai koyon masa ba. Subhanahu sadiki ya tabbata gare shi, wa ta'ala amma yushrikun, ubangiji ya daukaka ya girma da abin da suke tarayya shi da tarayya shi da shi. وما كان الناس متعني بس زموبا إلا أمة واحدة تنسيقوا الأمة وعيادة isa sai kita kanan na ummatan wahida wa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin, da can al'umma da yake tana nan akan addinin musulunci tun daga kan annabi Adam, al'umma da yake sai daga baya ana nan tafiya bayan tafiya sai zuwa kan annabi Nuhu tukunna, sannan sai aka samu kafirai kuma suka bayyana suke ta kafirci zuwa ga Allah. Ko kuma wa ma kana an-nasu illa ummatan wahida, ko kuma a'a daga lokacin annabi Ibrahim zuwa lokacin Amr ibn al-Hayy, shi Amr ibn al-Hayy shi ne farkon wanda ya fara zuwa da gumaka maka, da maka babu gumaka suna kan addinin Ibrahim na gaskiya. To shi Amr ibn al-Hayy shi ya fara zuwa musu da gumaka, ya zo sassaka musu, shi ya nuna musu bautarsu, sai ya sassaka musu wani ya ce wannan sura annabi Ibrahim ce, sai ya sassaka musu wani ya ce wannan surar annabi Isma'ila ne, haka shi shirya musu wannan. Shi yasa cikin hadisi Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aytu Amr ibn al-Hayy fin nari yajmu asbahu, naga Amr ibn al-Hayy a cikin wuta yana jan kayan cikin sa, kayan cikin sa ya bazabu yana jan sa a cikin wuta. Shugaba ya ce na gan shi a cikin wuta a cikin wannan halin, shi ya fara zuwa maka ya zo ya kawo muku wannan fitinar, shi Amr ibn al-Hayy ya sassaka musu wannan gumaka. Shi yasa a cikin hadisi yau shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda cikin hadisin Bukhari da Muslim da wasu su ma ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره, سوى ملائكو رحمه با سا شغا جدا idan akwai sura a cikin gida ko bukari a cikin gida, malaikun rahama ba sa shigowa cikin wannan gida in dai akwai sura. Surar da ake nufi ba wai hoto na takarda ba, a'a gunki ake nufi. Yawwa, kamar irin ƴan tsanan nan ita ma gunki ce. Shi yasa malamai suka ce ko da baka ajiye tsana a ɗakinka ya zama ka ɗan ɓantare maka ƙafa ko duk wani abu da jikinta, amma a sassaka wani abu, wani gunki ko zaki ko tsira wani abu ko mutum a sassaka shi a ajiye cikin gida, to wannan mala'ikun rahama ba sa zuwa wannan waje. Yawwa, ba sa zuwa wannan waje. Kamar lokacin hadisi innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi kalbun wala suratun, wasu sai su dinga rafa wannan hadisi ce ai hau hutu ma ko hutu ma idan ka ajiye to ba haka bane, banda hudu dunki ake nufi, saboda a cikin Bukhari da Muslim wannan hadisi yana daga cikin wanda ya rawaito wannan hadisi Zaid bin Khalid al-Juhayni shi ya rawaito wannan hadisi, kamar da Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitabu Fadail al-Khalq, shi ma Muslim ya fitar da shi. Ya rawaito wannan hadisin, akwai tabi'ai ƙwarai su karɓi wannan hadisin a gurinsa, akwai Usul bin Sa'id, akwai Ubaydillah al-Hawlani sai karɓi wannan hadisin da gurin babban sahabin da na shugaba, wannan babban sahabin na shugaba. To daga baya shi kenan sai shi wannan sahabi in ji shi Usul yace sai rashin lafiya, yace kamar da Zaid bin Khalid al-Juhayni yace da ya rashin lafiya sai muka je muka gaishe shi da Ubaydillah al-Hawlani su ko manyan tabi'ai da suka zo suka gaishe shi sai suka rubuta a gidanka. Sai shi Busur ya ce cewa Busur bin Sa'id ya ce da Ubaydillah al-Hawlani yanzu Zaid ba ya ba mu hadisi ga manzon Allah ba cewa shugaban sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ba sa shiga gida mala'ikun rahama in ji wurin nan akwai rufe. Sai shi Zaid bin Khalid al-Juhayni zai fice musu, sai shi Ubaydillah al-Hawlani yake cewa baka ji ya gaya mana ya ce illa raqamun fi sawdin ba, sai dai idan zane ne hoton kamar zane ne a cikin tufafi wannan babu komai. Sai ce eh bala bala karkala zalika, tabbas ya faɗa haka. Yana nan cikin muttafaqun alayhi Buhari Muslim suka fitar da shi. To don haka hoto wanda yake na takarda ko a cikin littafi wannan ba shi ake nufi ba. Ajiye gunki ko sura a gida wannan babu kyau, in sa amma da gunki a gidanka ko an sassaka ma wani abu ko irin masu sassaka wani gunki ko wani kari ko wani abu ka ajiye shi a gaban mota ko a gida wannan mala'ikun rahama ba sa zuwa waje. Na'am. Shi zai zo ma kanan nasu illa ummatan wahida, mutane ba su zambo sai dai al'umma kwaya ɗaya suna kan addini guda ɗaya. Shi ne ce daga annabi Adamu zuwa annabi Nuhu ko kuma daga annabi Ibrahim har zuwa shi Amr ibn al-Hayy wanda yanzu ya ƙago musu gumaka ɗin nan, ya zo kuma shi ne wanda ya fara canfa musu sa'iba da su bahira. Fahtalafu sai suka yi saɓani, ma'ana shashi suka tabbata a kan suka tabbata, wasu kuma suka kafirce. Walau la kalimatin Allah yace da ba dan wata kalma sabatar da ta riga ya murabba duka daga ubangijinka ba, shine ta jinkirin azabtar da su da ubangiji yake yi. Laqad ya bainahum da tsaya hukunci tsakanin su tun anan duniya, tun anan duniya da sai a gabatar da su. Allah baya son shiru, Allah baya son shiru, Allah baya son shiru. Yawwa an tambaye shugaba sallallahu alaihi wasallama wani abu ne girman zunubi a gurin Allah, yake cewa ashirku billah, shi ne yake cewa kafircewa Allah, wa qatlu nafsi da kuma kace rai. Shugaba yana gishigire ya dace yace alawa shahadatu zur da kuma shaidar zur. To yana da wanda yana da cikin abubuwan munanan manya-manyan zunubai da Allah baya so. Na'am. Fima fihi ikhtalifun, da sai hukunci tsakanin su a cikin abin da suke sabani akan sana'ar addini. Wa yaquluna, su mutanen Makka suna cewa da shugaba sallallahu alaihi wasallama laula unzila alaihi ayatun min rabbihi, wai me yasa ba a sauko masa da wata aya daga ubangijinsa ba. Wai abinda suke so, wai sun ji annabi Salihu an fito masa da taguwa, annabi Musa in ya ajiye sandansa sai ta zama mujiya, in ya sa hannunsa a jirinsa, in ya fito da hannunsa sai ga hannun ya zama fari, yadda ka sarrana hannunsa yana haske. To saboda haka su ma irin wannan ayoyin wai suke so a zo musu da ita, wai mai saba a zo musu da wannan irin wannan ayoyin ba, haka su kafiran Makka suke faɗa. Kuma inda an zo musu da ayoyin ma kafircewa za su, to wata irin aya ce ba su gani ba tun kafin bayyanan manzon Allah, ba irin aya da ba su gani ba. Shi ne kaga hadisin na sayyidina Umar wanda Imam al-Bukhari ya fitar, sai da Umar yake cewa akwai wani saurayi da ya zo jifta ta gaban sayyidina Umar, sai yake cewa to shi ku boka ne wannan a zamanin jahiliya. Sai da Umar yace a zo min da shi. Da aka zo masa da shi sai sai da Umar yake tambaye sa yake cewa fama a ajabu ma ja atifi jinni ya tuka. Sai da Umar yace ka bani labari wani abu ne ya fi ban mamaki a cikin irin abin da aljanninka suke zuwa ma da shi a jahiliya, wani abu ne fi baka mamaki. Sai yake cewa bainama ana fiskut, yace ga maka wata rana ina kasuwa, yace izza atini, yace sai naga jinnin na tazo min, wa ra'aytu fi halfada'a, sai naga jinnin a tsorace. Take cewa alam tara anna aljinna li iblasiha, yace yanzu ba ga cewa hatta su kansu ke tsanu tare da irin shedancin su da kangarewar su amma suna cikin razumi ba. To akwai ayar da tafi wannan dab da bayyanan manzon Allah jinnu su ma hankalin su ya tashi sun san cewa ƙarshen kafirci ya zo. Sai Sayyidina Umar yake cewa yace haka ne, yake cewa ni ma wata rana bainama ana inda ala hatim, yace wanda wata nan ina tsakanin gumakan su kafiran Makka, inji Sayyidina Umar, ina zaune yace faza a rajulun, yace sai ga wani mutum nan ya zo, ka san haka suke yi idan mutum zai yi istihara sa ko zai kafirta sai zo da dabba sa ko rago ko saniya sai a zo gaban gunki sai a yanka, wa an yanka an yi gunki yanka sai a ɗauki jinin sai a shashafa masa sai tsafi tsafin su. Yace to ina zaune sai wani mutum ya zo da wata dabba, da ya zo da dabban nan fazabaha inda ala hatim, yace sai yanka ta a nan inda gunkin nasu yake. Yace sai muka ji wani mai kira, ban san mai kiran ba a tsakanin gumakan da bayan gumakin, sai suka ji wani mai kira, wani kira da ƙarfi yana cewa ya jale amrun naje rajulun fasih yaqulu la ilaha illallah. Ta cikin gumakan ta kubuna suka ringa jin murya ya jale, yana ya halaka su amrun naje, wani babban lamari wanda yake zartarce mai nasara, rajulun fasih mutum mai fasaha, yaqulu la ilaha illallah, yana cewa la ilaha illallah, aka suka ji ana faɗa. To saban nasu sai da Umar yace sai mutane suka zafura, yace sai su kuma jin wata shelar wani kiran a bayan gumakan yana cewa ya jale amrun naje rajulun fasih yaqulu la ilaha illallah, yana cewa la ilaha illallah. Yace fama na shibna an kila haza nabiyyu, ba mu daɗe ba sai muka ji an ce manzon Allah ya bayyana. To yanzu wannan aya ta wuce abinda kuka ji a cikin gunki, a cikin gunkin naku kuka ji ana yabon manzon Allah ana cewa rajulun fasih yaqulu la ilaha illallah, ai kaga aya kenan ko. Sannan kuma ya wuce ayar da suka gani na tsagewar wata yadda zuwa cikin hadisi ingantacce, sa'adu rasulallah sallallahu alaihi wasallam su kafar maka sun tambayi manzon Allah akan ya tsaga muku wata gida biyu, manzon Allah ya kirawo wata ya tsaga watan gida biyu, hatta ra'au jira a bainahuma, har sai suka ga dutsen jira tsakanin watan nan sai ga dutsen jira. To duk wanda ya wuce ayoyin da za ku gani amma za ku ce wai laula unzila alayhi ayatun min rabbihi, me zai hana a sauka masa da wata aya daga ubangijinsa? Ai ga aya na shi kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai aya ce ta Allah, shi ne babbar ayar Allah, nabiyul ummi, wanda yake annabi ummi, ya annabi ummi ya zo muku da ilimin da baku taba da ta ba, ya zo muku da abin da ya gigita ku. Faqul, Allah ya ce ka ga musu ya rasulullahi innama al-ghaibu, ai dayin dai abin da yake ya faku na lamarin ubangiji ko lamarin bayi lillahi, wannan ya tabbata ga Allah. Daga cikin sa kwa cikin akwai ayoyin da kuke cewa a zo muku da su din na Allah ne, ya tabbata na ubangiji ne, fala yati biha illa huwa, ba mai zuwa da ita in ba shi ubangiji ba, wa inna ma alayya tabalin, yace darbini sauwa ce tawa fantazu, to shi ke na ku saurara azaba, in dai ba ku imani ba to ku saurara azaba. inni ma'akum minal muntazirin, ni ma ina tare da ku, ina tare da ku daga cikin masu sauraro. Na'am. Lokacin da kafiran Makka akai su imani suka yi, akai su imani suka yi, sai dinga azabtarsa da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shugaba sai musu addu'a, Allahumma ij'alha sinina kasmi Yusufa, Ubangiji ka sanya ta ita shekarun nan nasu kamar shekaru bakwai nan na annabi Saffar nan da suka shiga. Saboda haka sai aka jarrabe su da fari su mutanen Makka, har sai da takaita kawo mutum zai ɗaga kansa sama zai dinga yin kamar hayaki a kanunsa da sama, har sai da takaita kawo su mutanen Makka suna cin mushi, suna cin fata saboda tsananin fari da suke fice. Abu Sufyana ya zo wurin shugaba yake ce, ka cina zumunci, ka roƙi Ubangiji ya yi abin da muke ciki. Kaga sun gaga sun san gaskiya kenan, sun san shi ne ayar Allah. Ka roƙi Ubangiji, idan Ubangiji ya yi wannan abin da muke ciki za mu imani. Manzo Allah sai ya addu'a, da ya addu'a shi ce da sai aka yayi. To shi ne suke cewa wai jarabar da Allah ya musu, idan da da sabbin zulubansu ne ai da ka ba kuma yarwa ba za ta zo musu ba. Shi ne Allah ya ce wai za a raka nan nasa rahmatan, idan muka ɗanɗanawa mutane wato su kafiran Makka muka ɗanɗana musu wata rahamanmu, shi ne kamar ruwan sama ko yalwa, kamar yadda bayan wannan farin aka zo musu kuma da yalwa. min ba'da barra'a, bayan tsanani masarhun da ya same su, idza lahum makrun fi ayatina, sai ga su kuma suna nunin mummunan tanaji a cikin ayoyinmu, sai su dinga izgilanci, shi ne su dinga cewa inda saboda zunubinsu ne wai aka ɗora musu wannan, ai da ba a yayi musu ba. Kul, ka gaya musu ya Rasulullahi, Allahu asra'u makara, ai Ubangiji shi ne mafi gaggawar sakayya akan makircin nan naku. Ubangiji zai ce makircin da kuke mummunan tanadin da kuke ta hanyar izgilanci, Ubangiji shi ne mai gaggawar sakayya gare shi. Inna rusulana, haƙiƙa ma'aikanmu su ne mala'ikun da suke tare da mutum suke rubuta ayyukansa. Allah ya ce rusulana ma'aikanmu yaktubuna ma tamkuruna, suna rubuta abinda kuke kulla na makirci. Shi ne kaga can hadisi yake fada, yake cewa yata'aqabuna minkum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari fayaltabiquna fi salatil asri wa salatil fajr. Shugaba yake yake fada cikin wannan hadisi ingantacce, yake cewa mala'iku suna bibiyar juna a cikinku, suna haduwa a tsakanin sallar asubahi da kuma sallar la'asar. Mala'ikun da suka zo bayan la'asar za su ci aiki da kai, duk abin da kai ko mai kai duk saka komai naka ba su rubuta shi. Sai yanzu lokacin sallar la'asar din nan, sannan za su tattara takardunsu za su tafi, sai kuma wasu su zo sai su yi handin oba, su kuma wanda suka zo su kuma za su hawa aiki, su kuma za su tafi ba sai da asuba. Haka ake duk ɗan adam yaro yana fasowa duniya, Allah ya sanya musu wannan masu dakon nasa suna rubuta ayyukansa. In kiyama ta zo za a ɗauki littafinka shi kenan, sai a miƙa ma littafinka, ga result ɗinka nan, ga abin da ka yi. Shi ne kaga a cikin hadisi yake cewa shi mumini wanda duk sanda ya sallah kullum zai yi salloli biyar, in yi sallah ya zikiri ya ambaci Allah ya yi wa annabi salati, in suna yamma sun tafi sai Allah ya tafi su ya kuka baro bayina. Ai Ubangiji mun baro su suna yin sanda, za mu je mun same suna yin sallah asuba kenan, da za mu je mun baro suna yin sallah al'asr kenan, su ma na la'asarin sun tafi su ma su faɗa haka. To shi yasa ake son yin istighfari da safe, ya zama an yi istighfari da yamma, ma ya zama irin istighfari, sai zama kuma duk takardar da za ka je hadara akwai istighfari, akwai salatin annabi, akwai la ilaha illallah yake cewa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfara, tuba farin ciki ya tabbata ga duk wanda aka samu istighfari a cikin takaddarsa. Shi yasa mu rike istighfari, shi yasa wanda yake da riƙa ya ji daɗin sa kullum da safe zai istighfari, da yamma ma zai istighfari, kaga duk takaddarka za a samu istighfari a ciki. Kullum da safe za ka yi salatin annabi, da yamma za ka yi salatin annabi, duk takaddarka in ka je kiyama akwai salatin annabi a ciki. Kullum da safe za ka yi la ilaha illallah, da yamma za ka yi la ilaha illallah, duk takaddarka akwai la ilaha illallah a ciki. To da haka mu rike wannan, mu rike zikiri, mu rike hanyar nan ta zikiri ta kaji a mai kula. Na'am. Wallahi Allah ba shi ne wannan fa da yake tafiyar da ku, ya bi wata kira kuma yunshurukum ku na kuma yusayyirukum, shi ne yake tafiyar da ku fil barri a cikin tudu, wal bahri da cikin kogi. Bisa alqur'ani ba abinda da alqur'ani ne, kaga cewa ubangiji shi yake tafi da ku a cikin tudu, maganar mota ta shigo, babur ya fito, duk abinda za a hauye tafiya a kan tudu nan har daga an dunkule shi an faɗi shi ana. Ashe duk inda kana tafiya a kan tudu Allah ne yake gudana da kai. Wal bahri shi yake tafi da ku kuma a cikin kogi, in ka hau jirgin ruwa ko kwale-kwale kana cikin jirgin ruwa, kada ka ce banu Isra'ila sun suke wannan, a'a Allah ba ka ce na, gashi ya ce huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri, idan ka hau jirgin sama kakkatar hau jirgin sama kana tunanin nasara, wani sulaimanin riha guduwa ha shaharu warawahu ha shaharu, an wore wa annabi sulaimanu iska da safe sai ta tafiyar wata guda, da yammaci ma sai ta tafiyar wata guda, haka annabi sulaimanu in ya tashi ya hau kan shimfiɗa da mutanensa gabaki ɗaya da dakaru da dukunansa da matansa da bayansa da komai, za a hawa a zauna, shi kenan sai iska ta zo yuu sai ta ɗauke ta sama da su ta ci tafiya da su. To dan kan nan ga nan kan jirgin saman yi ku dinga cewa ai banu Isra'ila su suke komai, a'a ga annabi Sulaimanu tuntuni shekara dubbunai Allah ya hori iska tana ɗaukan annabi Sulaimanu tana tafiya da shi, har yana tafiya ma akan iskar, in ya ga wani abu yana so ya magana shi sai ya ce iskar ta dakata, sai ya tsaya abinda za a kuma iskar ta ɗauka a tafi. To kaga in kana jirgin sama ko kana rocket ko kana menene da masu sama suna zuwa sararin samaniya, duk Allah ne ya tafiya da ku, hatta ku ga kun tuntuni ki har sai yayin da ku kasance a cikin jirgin ruwa, wajarayna bihim ya zama ya gudana da su, jirgin tsayyibacin da iska wanda take tausausar iska, wa farihu biha suke farin ciki da ita, ja'at harihum afiqu sai wata iska wanda take mai ƙarfi ta zo mai ƙarfin bugawa, wa ja'ahumul mawj kuma shi ne igiyar ruwa ta zo musu min kulli makanin ta kowane sa ta kowane gobe, wadannu annamu ubida bihim suka zaton cewa su an ruba da su, da'awullah da kan ku sai ga ana kiran Allah muqaddisina ana tsarkake lahudina ana tsarkake addu'a zuwa ga sai kuma a dinga kiran Allah, Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mu, samu zama muna bauta ma Allah ka tsare mu. To haka shi dan adam yake, yawa in ana cikin yarwa sai a manta da Allah, amma kuma daga an shiga cikin wani gwanani ko jirgin sama ya tashi sama an ji wata ƴan tangarda sai kuma a tuna da Allah, a tuna da Allah, la in anjaytana sai ka wallahi idan ka tsiratar da mu min hali daga wannan tashin hankali lanakunan da minan shakiri wallahi lalle za mu zamo daga cikin masu godewa Allah. Shi ko mutum so ake da'iman ya zama cikin tunan Allah, da'iman cikin tsoron Allah, ya zama da lokacin yalwa da lokacin daɗi duk ɗaya ne kana tunan Allah. Isa ta gashi yake faɗa cikin kasarun nufusi yake cewa su ahalin lahi irin yadda kake ji yanzu duk mutumin da mutuwa ta zo masa aka ce gashi mala'ika ya zo yana bincikar ransa, rai ya zo makogaro, to ba abin da yake gabansa in ba buƙatar Ubangiji ba. Har yake cewa da a ce za ka zo mutum ma ka nema sanancin iliminsa, wata tambaya ce da ne a kan wasu babuka na wasu ilimi, wani tambaya ce da ne a kan sha'anin musdalihu ko kuma wani sha'anin ilimi, ko sauraron ka bado ba a wannan lokacin kawai ba abin da yake buƙata in ba Allah ba. Sai ce to ka zalika ha'alu ahalul haqqi, ka halika inda na zikiru nika, to ka zalika halu ahalul haqqi, irin yadda kake ji a wannan lokacin su wanda suke na Allah a rufai a da'iman a cikin wannan bukata suke, bukatar Allah suke. Da a ce Azra'ilu zai zo ya fito musu ya ce zai ɗauki rayukansu, to ba za su samu daɗi ba. Daman da'iman cikin Allah da annabi suke, kamar sahabban manzon Allah kenan, da'iman cikin ba wai su da daɗi da rashin daɗi duk ɗaya ne a gurinsu. To haka ake so bawa ya zama, ba sai an ga tsanani ba kuma a tuna Allah. Ita mutuwa ba ta faɗin sanda za ta zo, kowane hali zuwa take daɗin mutum ya zame mata cikin shiri. Faɗan ma an ji hu, yayin da muka tsirantar da su izahu sai ga su kuma yabu na filauti suna yin zalunci a cikin ƙasa da gayar da haƙƙi ba tare daga haƙƙi ba, sai kuma su zai su ta shirku ba ta an tsirantar da su. Ya ayyuhan nasu, Ubangiji ya ce ya ku mutane, innama rabbukum darje zaluncinku ala anfusikum, ya tabbata ne a fusatawunanku, zaluncin da kuke yi zunubinsa ya tabbata a fusatawunanku. Isa hadisi Imam Ahmad yake cewa ma min zambin ajdaru an yu'ajjalallahu li sahibihi uqubata min az-zulmi min al-badai, yake cewa waka idan rahim au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yace babu wani zunubi wanda Ubangiji yake gaggawar kawo tun a nan duniya, Ubangiji yake sakayya akan sa har zuwa lahira, yace kamar zalunci da kuma yanke zumunta. Yawa, yanke zumunta, Allah baya son zalunci, Allah baya son zalunci. Waja'altahu bainakum muharraman fala tazalimu, ko hadisin mutanen Sham, Allah ya haramta zalunci. Allah ya wakata fal insana ala kulli shay'in, Ubangiji ya rubuta kyautatawa akan kome, kowa ka kyautata masa. Idan ba za ka kyautata ba, to ka kare kanka ga barin zaluncin mutum. Idan har mutum ba za ka taimaka masa ba, to ka kare kanka kada wani abu na cutarwa ya fito tare da shi, ko da bakinka, ko da hannunka, ko da shawararka, ka zalunci musulmi. In dai dan uwanka ne musulmi, ba kai duk zamba ma ba ya daka cuce ta ba. Saboda in kai zalunci, zaluncin ne yana binka. Innama bughyukum darjin zaluncinku ala anfusikum, Allah ya ce ya tabbata a fusakawarinku, ma'ana zunubin yana kanku. Mata'ul hayatid duniya, ai rayuwar duniya ce, wani ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya. Zaluncin da kuke wani ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya, da kuke jin daɗi da shi ɗan kaɗan, sun ma ilaina murji'ukum, sannan zuwa gare mu ne makomanku, bayan kun mutu kuma za ku dawo zuwa gare mu. wannan bidiyo da ma kuntu ta'amalu Allah ya ce kuma sai mu ba ku labari da abin da kuke aikata ko mu saka ya muku Ubangiji da ya hani ga barin zalunci yake cewa inna ma babiyukum ala anfusikum, to abin da yake sawa a yi zalunci ka dauki abu ka ajiye shi a ba mahallinsa ba, zalunci ne duk abin da yake sawa a yi zalunci duniya ce. To shi yasa sai ce mata'ul hayatid dunya, wannan kuma dan jin daɗi na rayuwar duniya shi zaluncin da kuke yi. To sai kuma Ubangiji zai kwatanta duniya don ku san yadda duniya take, ku nisanci zalunci, ku nisanci shirku da Allah. Sai Allah ya ce inna ma masul hayatid dunya dahir, ce kwatancin rayuwar duniya, ita rayuwar duniya kwatancinta kama ake. Allah ya ce kamar ruwa ne anzalnahu minas sama'i, da muka sauko da shi daga sama. Fa tarada bihi nabatu larbi mimma yaqulu an-nas, yace Ubangiji yake cewa sai tsirran nau'o'in tsirrai na ƙasa sai cuɗanya da shi, ai da sababi shi ya cuɗanya da sababi shi da sababin saukan nasa, nau'o'in tsirrai na mimma yaqulu an-nasa, da abinda mutane suke ci kamar su alkama, gero da duk nau'in abinda yake fitowa daga cikin ƙasa, wala al-amu, da kuma abin da dabbobi suke ci sai cuɗanya da shi, shike da sai ga yabanya ta tashi. Amma idan ka je komai za ga amfanin gona ya kyau, kaga shukoki sun tafi fure ya bude, hatta idan a habata larzu zuhurata, har sai yayin da ƙasa ta dau adanta kayan itatuwa suka kyau an yi shuka ana ta munna, wa zayyanat ta yi ƙawa, wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, su ahalin da suka zata cewa su suna da iko a kanta, suna da iko cewa shi kenan kuma za a zo abinda ya rage mana yanzu, jirgi ya rage mana, za mu zo mu yanke wannan abin kuma a je gida, kuma ko a kai kasuwa a sayar, ko kuma a je a zuba a rungu an samu abinci. Ataha amruna layla aw nahara, shi kenan sai lamarinmu sai ya zo mata da daddare ko kwa da rana, shi kenan Allah ya aiko wata ababa ko kuma a turo ruwa ya shafe wannan abu, ya shafe wannan gona. Haka kutancin rayuwar duniya yake, ta da an na hasidan sai mu sanya yabanyarta, hasidan abin girbewa, ka Allah ta gana bilansi, kai ka ce ba ta kasance ba a jiya, kai ka ce babu ita. Ko kuma yanzu idan ka je ƙauye za ka ga an yi musamman lokacin damina, an yi shukoki, an yi shukoki nan da wasu ɗan watanni kaɗan suna zuwa, za ka je ka tara kuma dai an yi girbi, shi kenan duk babu wannan shukokin. Da wajen ya yi kyau ana sha'arar wajen ga ni'ima ga inuwa duk babu, za ka rayuwar duniya take. Yawwa nan gaban aka koma a koma lalata, sai ga uwa gabaki ɗaya ba a zauna ba, gabaɗaya uwa ba a zauna ba, ka Allah ta gana jilamsi, kai ka ce ba ta kasance ba a jiya. Kazalika nufsil layati, haka nan muke bayyanar da ayoyi da kawai ya tafakkaru, amma da mutane da za su dinga yin tunani. Awalan ya tafakkaru, yanzu ba za su yi tunani ba, sai Allah kulle yana so mu dinga yin tunani da hankalinsa. Yawwa kullum mu ce dinga yin tunani da kan mutum ya zama kamar dabba, dabbobi ne ba sa tunani. Yawwa amma kai dan adam da'in mu dinga tunani akan lamarin Allah, ka dinga tafakkurin Al-Qur'ani, ka dinga tadabburi kana tunani akan Al-Qur'ani, kana tunani akan lamarin shugaba da addinin mu, kullum su ake kan kwakwalwar da Allah ya baka, dan ka dinga tunani ne, ka dinga tunanin lamuruka a cikin sha'anin addini. Na'am.
والله يرضي بك يا سلام ويحفظك
wallahu Allah ya haji ila darus salam. Allah yana kira ne din zuwa gida na aminci, shine aljanna, ko ko shine musulunci. Dan musulunci shi zai kai ka ga gidan rahama. Musulunci shi zai kai ka ka sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kana son shugaba, kana son shugaba, kana son shugaba, to rukun addinin musulunci, rukun abin da annabi ya zo da shi, wannan shi zai ja kai kai ka sadu da manzon Allah. Idan shi wallahi yubi ila darus salam, Allah yana kira izuwa gida na aminci, ta hanyar kira izuwa ga musulunci ga imani. Wai haji mai ya sha, Ubangiji yana shiryar da wanda ya so, ila siratin mustaqim, izuwa tafarki wanda yake mai tsakken tafarki madaidaici, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alfa da ma ulaika wa la khatima lima sabaqana sirrul haqqi bil haqqi ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا هادي حق قدره والهداه العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقرا المسجد قرا النصر
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما أملك على خاتم لما سبقنا صلى الله عليه وسلم وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإله العظيم للذين
ولا يقاتلون ولا
يقاتلون ولا تبارك وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى الحسنى malamai sun fata da cewa aljanna kenan gidan rahama. Aljanna gidan rahama ta tabbata lil ladina ga wayannan ahsan da suka kyautata a cikin imaninsu. Wa ziyadatu bacin gidan rahama da Ubangiji ya ba su, wa ziyadatu ga kuma daddi shine man jamhurin sahabbai da jamhurin tabi'ai, abinda suka fi akan cewa ziyada dinnan da Ubangiji zai kara musu daddi dinnan shine duba zuwa ga zatin Allah. Duba zuwa ga zatin Allah, su kalli zatin Ubangiji. To wannan wata ziyada ce da Ubangiji yake wa su ɗan aljanna, wanda wannan duban da za su yi wa Allah har ya fi aljanna shagali, ya fi aljanna daɗi. كمن يدعو الى اشكال وير امام مسلم يكي تشا اذا دخل اهل الجنه الجنه بان ان الجنه في شغا الجنه يقول الله تعالى وبنجي زيتي دسو تريدون شيئا عبيدكم كو كنا بكاتر وانا ابو ني دزن دزن يي مكو قاري سنتي بيقول الم تبيض وجوهنا yanzu alamta biyu wujuhuna yanzu fusakun ba su yi haske ba, kuma Ubangiji ba ka shigar da mu aljanna ka fitar da mu gabarin wuta ba. Kala shi kenan fayim shaful hijabu, daga yin mai kuma sai a yayin hijabi famayu daune shay'an ahabbu ilayhi minan nazar ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Daga nan ne kuma in aka yayi musu Ubangiji sai su shuhudin zatin Allah, su ga Allah, wanda kuma babu wani abu da za a ba su a lokacin da ya fi aljanna da ya fi wannan duban Allah daɗi. Duk irin duba da daɗin da ne cikin aljanna da alati da ake faɗa da mata da gadaji da abubuwa na jin daɗi na cewa gurin ajiye bulala kawai ya nunninka duniya, cewa a cikin aljanna akwai inuwa, inuwa ne daɗi kamar yanzu a ce wata AC wani waje ne ni'ima. Inuwa aljanna, wani inuwa aljanna akwai inuwa da sai ka shekara ta fiye shekara 500 baka kyale ta ba. To amma abin da za a ba wa su wanda suka shiga yan aljanna, aljanna da duban zatin Ubangiji, to ba a ba su wani abu mai daɗi da ya kai daɗin duban Ubangiji ba. Su kalli zatin Allah a cikin gidan rahama shi ne kaga abinda malami suka fa a kansa. Ganin Allah a nan duniya yawanci malamai duk sun ce wannan ba zai yi ba, saboda shi wannan ido ai ido ne wanda yake ido ne wanda yake tararre kuma ƙararre. Abinda yake ƙararre ba da ra'ayi ya ga baki, wanda yake tararre ba yadda za a iya gabari sai mutum tukushi. Sa yake faɗa kaga a cikin kasar Nufusi, yake cewa ba yadda za a yi mutum ya zama ya sadu da Allah saduwa ta haƙiƙa in ba da ɗayan abu guda biyu ba. Ko dai idan ya mutu, idan ya mutu an shiga cikin wannan rahamar, to mutum shi kenan ya shiga cikin aljanna ya ga Allah, haƙiƙanin saduwa kenan. Ko kuma idan samuwa ta wuce kamar yadda arfe suke fada, to shi ma wannan sai Ubangiji ya tajalli. Shi sa kaga yake cewa walaysa yurqus bil ayni innama bi aynil ama wa sahdi wal mahdi wat tamsi adiwani walaysa yurqus wa ayna sulukus bi ayna suwa'u da ira aina wa bin al-ibn min zalika al-qusti wa laysa ruku al-qusti bil ayni inna ma da ayna al-ama wa sahdi wal mahdi wa dasti wa tamti. Yace ba mutum ba zai bayar da ra'ayi, mutum yace ya ga Allah da wannan gida, wannan ba zai yi ba. Mutum yace ya ga Allah, inna ma yuradi ayna al-tamti wal ama, ana ganin ana shuhudin Allah ne da ido na shafiwa na shafiwa tukunna. Shi yasa masu nuna wani abu su ce wannan Allah ne, wannan haƙiƙanin kafirci ne, wannan ba dai ba gaskiya ba ne. Yauwa, mutum ya kalli abu ya dora abu rububiya, wannan ba a ce ai haka ba, wannan babu kyau, wannan ba ma'arfa ba ce. Shi yasa yake cewa wa aina sulukul jinsi aina suwa'uhu wa laykum da ila aina wabni al-ilmi min zalika al-isti. Shi babu wani abu wanda yake tabbatacce in ba Allah ba. Ka bar duk wani kada, ka gina wannan ilimi daga wani farkon asali shine shafewa. Ita la ilaha illallah da la ta fara, ma'ana ta zuge ta shafe komai, ta markade samu komai, ta markade iko ga komai, ta tabbatar da Allah. To duk sanda ka zo kuma nuna wani abu, ka samu wani abu ka dora masa allantaka, to an shiga matsala. Haka shehu ya faɗa. Yawwa, inda ka ɗauki wani abu ko mutum ko wani mutum ko menene ko shugabanka ko da shugaba ne ko da annabawa, kar ka dora musu ka ce Allah ne, balantana auliya balantana wani, ka ce mutum Allah ne, to wannan an shiga matsala, wannan an shiga matsala, wannan an shiga kuskure, an shiga ruɗani. Yawwa, ba da za a yi mutum ya zama Allah ko wani ya zama Allah. Allah shi ne matabbaci, la ilaha illallah. Shi sa ta fara da la, ta shafa komai, ta shafa samu komai, ta rusa komai, sai Allah. Allah shi ne matabbaci. Yawwa, Allah shi ne matabbaci. Yawwa, Allah shi ne matabbaci. Tabbaci ka dora kowa, ba wani wanda ake nufi da bukata in ba Allah ba. Allah shi ne as-samadu. Yawwa, shi yasa kaga shehul islam shehu ibrahim yake cewa isnani laysa minni, mutum biyu ba ruwana da su, ba ruwana da mutum biyu, shi ne sadiqun lam yajzub wa majzubun lam yasulub. Shi wannan saliki ne, amma kuma ruhunsa bai fuskuci zuwa ga Allah ga annabi ba. Gashi aka ba gan shi tsaf ya tsaya da dukkanin wani abubuwa na ibada, amma hijabi ya cika ruhin, ruhin an tsare shi gabarin Allah da manzon Allah, yace ba ruwana da wannan. Wa madzubul, wannan kuma gashi madzubi ne, yana cikin hali cikin zuciyarsa, amma kuma babu suluki a tare da shi, babu suluki a tare da shi, babu daidaita a kan tafarki wanda yake ni kake. Shi Ibrahim ce duk masu irin wannan ni ba ruwana da shi, aka yi fada a wata risalar sa ko ta intiqaniya. Na'am, idan haka su ɗan aljanna za su ga Allah a gidan rahama. Yawa, lokacin wannan lokacin kuma ai an shiga kuma wata rayuwa ta jinjindin wanda ba za ta ƙare ba, sai Ubangiji ta dirje kuma sai a gan shi kamar yadda hadisin Muslim ya tabbatar. Lallazina hasanul husna, husna aljanna ta tabbata ga wannan da suka kyautata a cikin imaninsu wa ziyadatin da kuma daɗi. Iyan nazuru ilaihi ta'ala shi ne duba zuwa ga zatin Allah, kamar shi hadisin Muslim, kamar yadda zo cikin hadisin Muslim. Wala yarhaqu wujuhahu muqataru, kura ba ta rufe fitakansu. Wala zillatu, wala zillatu, ko kuwa kaskanci, kaskanci da wulaƙantuwa, wannan ba zai rufe fitakansu ba. Saɓanin su ga kafirai a wannan lokacin fuskar sai daga san duhun dare haka take. Wala'ika, wa'annan wanda aka siffanta din nan ashabul janna, su ne ma'abuda aljanna, hum fiha khalidun, kuma za su tabbata ne a cikin ta. Na'am, wallazina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'ati bimithliha, sakamakon mummuna ya tabbata ga waɗannan da suka tsururci mummunan aiki shi ne shirku da Allah. Bi mislaha da tamkatta, wata rahaquhum zillatun, Allah ya ce ƙasƙanci tana rufe su, za su haɗu da ƙasƙanci. Malahum min Allahi min asim, ya ce ba Ubangiji ke cewa babu wani mataimaki, ba su da wani mataimaki daga Allah, ba wani mataimaki wanda zai tsaya da ababar Ubangiji. Ka annama ushiyat wujuhum jid'an min al-layli, Allah ya ce kai ka ce an lallaba wa fusakunsu wani yanki na dare. Da fata itsa'i jamu kid'atin wa itqanaha ay juz'an, ma'ana kai ka ce an lallaba wa arufa wa fusakunsu wani yanki na dare muzliman, saboda duhu fuskansu baki jiran. Ula'ika, wa'annan wanda aka fata da wannan siffofi ashabun nar, su ne ƴan wuta. Allah ka tsare mu hulki ya halu mu su tabbata ne a cikin ta. Ita alkiyama ba abin da ya kai ta duhu, abin da zai nema fitila shine aikin ka. Yawa, aikin ka da kai da imanin ka da Allah da imanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan shine abin da zai daratar da mu'min. Na'am.
وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعًا ثُمَّ نُنَبِّئُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
نعم كتنا يا رسول الله أيام دمشي تاسن سوها للتاقباتي kowa da musulmin da kafirin, kowa za a tashi halitta gabaki daya. Sun mana kulu, sannan sai mu ce lallazina ashraku, ga waɗanda suke shirku da Allah, makanaku za a ce da su ku tsaya nan inda kuke, ma'ana ilzamu kun ga mu cikin bijiran da kuke. Amtu ku wa shuraka'ukum, da abokanku da wanda kuke tarayya su da Ubangiji, su ne gumakan naku, ku tsaya nan inda kuke. Fa zayyana bainahum, Allah yace sai mu ware tsakanin su. Me yake mutum wata ayatu ta zal yawma ayyuhal mujrimun, sai a ware su mu kirkan a ware waje da saboda shi mushrikin in a ran kiyama ka shiga wannan tul halibi na kiya badani amma in dai mutun ya je wa Allah da wani imani ya je wa Allah da imani ko yayi to insha Allah zai sadu da rahmar ubangiji saboda shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake faɗa cikin hadisi singantacce yake cewa ya hurju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi wazna quratin min khair wa hurju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi wazna quratin min khair wa yahruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi wazna sha'iratin min khair dan Allah yake cewa mutum yana fita daga wucin zuwa aljanna in dai ya ce la ilaha illallah in dai koya akwai alheri a cikin zuciyarsa koya misalin kwaya zarra ne ko misalin kwaya shi'ir ne to ko ya shiga wuta zai fita zai shiga aljanna saboda fadan la ilaha illallah amma ku wa qala shurak fa zayyana bainahum allati muka wari tsakanin su wa qala shurakaa su abokan tarayyan nasu suka ce da su ma kuntum iyana ta'budun ai mu ba ku ke bautawa ba kamar yadda mujahid dan jabar yake fada yake cewa a ran tashin alkiyama su kafirai iyayen gidin da suke bautawa wannan katakwayen da kiraran da suke sassakawa su dinga bauta masa to ubangiji zai so musu za su yi magana za su ce ma kuntum iyana ta'budun ai mu ba mu kuke bautawa ba za su kore abin da suke musu na bauta Allah zai tsaye da su na'am ubangiji ya isa ya zama mai shaida tsakaninmu da ku in ji su iyayen gijin nasu za su faɗa haka wanda suke raya wa iyayen gijin ne su karma mun da suke sassaƙa suke bautawa da duk wani abu da ka rige shi ba Allah ba in kunna an ibadatukum lagafirin amma marabkana ne marabkana da barin ibadarku mu ba mu san kuna bauta mana ba su ma kansu ashe gumakan da suke dauka shine Allah su ma wannan zin bara'a da su su ma zin bara'a da su ya guje musu saboda tashin hankalin wannan rana na'am na a wannan ranar ne kowace rai za ta ga ma aslafar abin ta gabatar ko kwata bulu za ta bayyana duk abin da ta gabatar shi ne yake cewa yawma tajir kullu nafsin a cikin suratin Ali Imran yawma tajir kullu nafsin ma amila min khairin muhdara wa ma amila min su'in tawaddu law anna lawanna bainahu wa bainaha amadan ba'ida yawwa a ranar da kowace rai za ta ga irin abin da ta aikata duk abin da mutum ya aikata na alkhairi ko na akashin sa'aran tashin alkiyama zai gani sai dai in ubangiji ya nufi mutum da rahamar sa Allah shine mai suturtawa shi yasa mutum ko da yayi wani abu na sabo Allah ya kaddara mutum ya fada cikin wani abu na tashin hankali to kada ya zo ya fada kada ya dinga bayyana yana alfari yana shi yayi kaza shi yayi kaza ka istighfari ka daina ka tuba ga Allah idan an je alkiyama ubangiji da ya suturta ka a nan wajen to in an je a kiyama ma sai ya suturta ka shi ne kaga a cikin hadisin Bukhari sai da aisha take cewa in ji ibnu abi mulaikata yake cewa kanat aisha la tasma'u shay'in illa raji'at fi sai da aisha ta kasance duk abin da ta ji sai ta kaiwa da komowa akan abin nan sai kicha kuma shi na take cewa sai ta ji shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa man husiba uziba duk wanda ake masa hisabi to za a zabtar da shi in dai amma hisabi to in aka ce malam za a bincike ko yanzu a hukuma ta ce za ta bincike akan komai ai ba kowa ne zai kai ba ba kowa ne zai tsallake ba a ce sisi bayan sisi numfashin da komai a bincika shi rigista mun su ba uziba duk wanda aka yi mal hisabi to za a rabtar da shi sai take cewa ya rasulullahi alaihi wasallam ta'ala fa sawfa yuhasibu hisaban yasira yanzu ba ubangiji na cewa da sanni za a yi hisabi mai sauki ba sai shugaba ya ce wa Sayyida Aisha inna ma zalika al-qurb ardu, yace ai wata rahamaniya ce ta Ubangiji za ta bayyana anan bujurewa za a yi, sai a zo da kai gaban Ubangiji kaga kayi kaza kayi kaza lokaci kaza kayi laifi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci, to amma duka ji an gafarta ma inna ma zalika al-ardu zalika al-ardu walakin man yushil hisab ya halak, duk wanda ake masa binciken hisabi to ba zai kai ba. To in rahmaniya Allah ta nufi da mutum, to shikenan inda mu musharadi ta musulmi don haɗu shikenan kayi abin sai Allah sai ya rufa ma asiri, da shi sa kada mutum ya yi laifi kuma ya zo yana faɗa yana dariya yana taƙama shi ya saɓa Allah babu cewa ka uzubillahi wurdu za a juyar da su ilallahi zuwa ga Ubangiji maulahumul haq, shi ne Ubangijinsu wanda yake majibancinsu alhaq wanda yake tabbatacce wanda yake baya gushewa Allah kenan, komai ku zai kare komai zai kare bayan kowa ya mutu Ubangiji zai dinga wa kansa kira limanul mulku wa hadal yawm, Allah ya amsa wa kansa da kansa lillahi wahidul qahhar. Na'am wa dalla anhum ma kanu yaftarun, abinda suke kirkira na abokan tarayya ga Allah Ubangiji ce wa dalla, shi ma wannan ya bata shi ma ya tafi ba su danshi ba lokacin kuma kiyama ba wanda ake nema sai Allah Allah kawai. Na'am kul ka gaya musu ya Rasulullahi man yarzuqukum minas samai, wane ne yake azurta ku daga sama ta hanyar ruwa da sauran abubuwa ma da ake samu na arzikin sama, wal ardi, wane ne yake azurta ku daga ƙasa. Na'am amman yamliku sam'a wal absara, yanzu wane ne yake mallakar majiyai wal absara da kuma gannai, Allah ne. Wa man yukhrijul hayya, wane ne yake fitar da rayayye daga matacce, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, ya fitar da matacce daga kuma rayayye, rayayye ne a tsago matacce daga cikinta ko kuma matacce ne a tsago rayayye daga cikinta, dugan mani ne abu wanda yake matacce mani, amma Ubangiji ya fitar da halitta daga cikinta, ko kuma a kwai ne kwai abu ne wanda yake matacci, kaza za ta yi kwai ko wata dabba mai kwai ta yi kwai, amma kuma tana nan tana nan tana nan tana nan ta tsagi tana kwanci a kanta kuma a ga wani abu ko mai rage ya fito, ko kuma yanzu dan kaka ga an yi inji wanda ake zuba kwai zuwa wani dan lokaci kaga ya bude, kan wannan yanzu zai ga inda kiran bani Isra'ila suka wani duk alqur'ani ya fito wannan magana, shi alqur'ani jawami'ul kalimi ne ba sai ya zo na bayanin komai da komai ba, a tattare za a ishara a faɗi abu a tattare ga baki daya, tunda yake wayi khurujul hayyi minal mayyit wayi khurujul mayyit minal hayyi, to duk ya shiga nan sai za abin ya fito kenan, za a dauki kwai a jefa shi a cikin inji yana nan yana nan, shi injin matacce kuma da aka sa matacce duk matattu ne kuma ana nan ana nan sai ga kaya bude sai ga wani abu mai rai ya fito, to Allah ya faɗa zai fitar da rayuwa daga cikin matacci, alqur'ani ya faɗi wannan, nan ka a gani a dinga mamaki a ce bani Isra'ila Allah ji alqur'ani duk ya gama da wannan, ko kuma a'a kafiri ne shi ma matacce ne Ubangiji ya fitar da mumini daga cikinsa, ko kuma a'a musulmi ne Ubangiji ya fitar da kafiri daga cikinsa, duk Allah ne, Allah yana kafa musu wahadaniyarsa na aikinsa don su gani ko za su fito su bi tsoraci Allah su imani da Allah. Waman yi tafiyar lamara, wane ne yake tafiyar lamarin halitta, yake jujjuya lamarin halitta, komai ya shigo nan komai ya shigo, wa yake jujjuya lamarin halitta, kaga jirgin sama kaga kwamfuta kaga abin da yake ƙasa da abin da yake tafiya a cikin ƙasa wasu halittun a cikin ƙasa, duk Allah ne yake tafiyar lamarin, wasu halittun kuma a cikin sararin samaniya suke tafiya, wasu kuma ma ba a ganin su, wasu aljannu ne, wasu mutane ne, wasu harintun ma gabaki ɗaya ba wanda ya san su. Na'ura ba ta fita gano su ba. Wa mun yi dubbar lamar wane ne yake tadbiri yake jura lamarin halitta. Da Allah ne ka ga jirgin sama an cika man mutane, an cika mutane ya tashi. To Allah ya faɗa, ya wa mun yi dubbar lamar wane ne yake jujjuya yake tadbirin lamarin halitta. Ita ma halittu ce. To da Allah ne fa sai qulul Allah da sanin da ce Allah Allah shine gani. To kun Allah ya ce to ga musu ya Rasulullahi afala tatakun yanzu wanda yake wannan lamarkan ba za ku ji tsoron sa ba wanda yake wannan abin kai kanka baka da iko da kanka yanzu gobe a rafata a gurin ka kai nan da awa ɗaya yanzu baka sanya ba ai da kai ba kai dai a naka dai ka shishiya wa kanka ina so in an jima zan yi kaza in an jima an sha ruwa an yi kaza amma baka san inda za ka yi ba to ka san ruwa ta ci nawa ka sha ka san lita nawa za ka sha duk baka sani ba Allah Allah shi ya sani na'am فذلكم وبجدك ساكا دمي أيكت وإنن أبوان دعك أنبتا الله شين أبجد ربكم الهو شين أبجد وانديك الهو معنى الصادق وانديك متبك الهو الله شين إذا دع أبن دباشيكما باشيبكما باطنين baɗin mai shi sa a cikin suratul bara'a kaga da muka yi a can ƙarshen bara'a da yake cewa bil mu'minina ra'ufur rahim manzo Allah ra'ufin ne rahim ga mu'mine ubangiji ya kira shugaba da cewa shi ra'ufu ne rahim ne to kaga shi sa muke cewa a sunayen Allah na kamala ubangiji ce yana kiran shugaba da wannan sunayen san kuma din sai yake cewa innal laha bin nasi la raqumur rahim to kaga nan ma alhaqu shine Allah kuma ya kira manzon Allah da cewa haqu ya kira alqur'ani ma da haqu ya kira jibril ma da haqu hatta ja'a alhaqu wa huwa tijari jara'im to kenan zaka san duk wani lamari Allah ne wannan lambari Allah ne duk abin da ba a ce masa Allah ba to mazhabi ne shine kaga shawul islam shi ibrahim yake cewa wal insan mahma allati martabatuhu fa huwa mazharu shi mutum duk inda martabar sa ta kai duk yadda ka kun ga mutum ne ya bayyana an ce sunan sa mutum duk inda ya daukaka a cikin martaba shi yace to mazhabi ne shi kuma mazhabi duk abin da ya zama mazhabi to wataran kuma zai koma babu za a ga naka daina ganin sa to duk abin da ka bayyana kana ganin sa to ba hakika bane Allah shine hakika shi sai ce al-haq Allah shine hakika shine matabbaci to fa ma za ba da al-haq illa al-dhalal Allah yace menene wani abu ne bayan gaskiya illa al-dhalal in ba rata na'am fa'an ne tusraku ta yaya ake juyar da su gabanin imani tare da tsayawan dalilai ga burhani da ake ga musu ga hujja da ake ga musu akan imani da Allah da manzo Allah ma ta yaya ake juyar da su gabanin haka na'am kadalika ubangiji ya kame da aka juyar da waɗannan kafirai na maka gabanin imani haƙar kalmatu rabbika alal ladina fasaqu kalmar ubangiji ka ta cancanta ta tabbata absa wannan da suka kafirce wa Allah shine fanzan ke cewa amla anna jahannama shine ke faɗa a cikin hadisin Imam al-Bukhari yake cewa ubangiji yayi alƙawari zai cika aljanna zai cika wuta wani kulli wahidatin yulqaha kowace ubangiji zai cika ta ita wuta ubangiji an zuba mutane za ta dinga cewa halimun mazid halimun mazid halimun mazid ko akwai dadi ko akwai dadi yace na faye babu faye babu kadamu ubangiji sai ya sanya wani kadamin sai wata yi masa wancan jalli a cikin ita wuta sai fata kula kat kat kada yake nan sai ta kisu ta dinga cewa kat kat ya isa ya isa wa ammal jannatu fa inna allaha yusiku laha khalqan ita kuma aljanna ubangiji a take ubangiji zai tashi wata jama'a su ba su zo ma duniya ba balanta na su yi aiki Allah ya ƙara cika aljanna da su to ai Allah ne mai to shine hakkar kalmatu raddika alladhina fasaqu shine fadan sana amla anna jahannama annahum la yu'minun cewa su ba su imani ba duk da dai cewa akwai lafazin hadisin da yake riwayat Imam al-Bukhari cewa ita ma wutar bacin dan wuta sun gama shiga wuta kafirai ubangiji zai halicci wasu mutanen daban ba su zo duniyar ba balantana su aiki ya jefa su cikin wuta ya zo wannan lafazin a cikin Imam al-Bukhari yana nan cikin kitabut tauhid ne to amma cikin malamai malaman hadisi sun yi magana akan wannan lafazin yawa sun ce sun yi magana akan wannan lafazin sun ce lafazin kamar an juyar da shi ne ita aljannan ne fa inna allaha yushiku laha khalqan ba ita wutar ba yana nan ya kawo hadisin Abu Huraira mun mutse duba sai ga abin da su fara suke magana akan shanin hadisi na'am kul kul ka ga musu ya Rasulullahi ko a cikin abokan tarayyan naku wanda ke tarayya su da Allah akwai wanda yake kagar halitta ko ko ya dawo da halitta ba amsa ma wannan a gurin su ko akwai abinda karmani ne da itatuwa kulillah kada ya musu Allah ne ya jabul khalqa Allah ne yake kada halitta sun mu'idu sannan ya dawo da halitta bayan an mutu kuma kowa ya mutu duk an tafi ya kashe halitta kuma ya dawo da ita to fa an yi fakun ta ya ake duniya ake duniya su gabar ibadar Allah su surori makiyayi damun su suna tafiya ne akan suna tabbatar da sha'anin ubangiji wahadaniya ta ubangiji saboda a lokacin ai ba zancen hukunci ake ba su mutanen maka a lokacin so ake ma su yadda da Allah din su yadda da manzon Allah abinda ake nema da su kenan zancen hukunci bai zo ba in ka ji hukunci yawanci sai surori madaniya kamar yadda muka gabatar a baya yawwa ko ka ji zancen ana bayani sha'ani akan yabukuna to a maka gabaki ɗaya maganar mayaki ba ta zo ba to ai ba umarni da yaki ba sai bayan an je Madina tukunna a shekara ta biyu da hijira na'am Allah نعم قل كجاء مس يا رسول الله hal mun shurakaiku ko a cikin abuwan da kuke tare ya su da Allah man ya hadi ilal haqqi ko wanda yake shiryarwa wanda yake shiryarwa zuwa gaskiya abin da yake hanya ce shiryar kullallahu ya hadiul haqqi kaga musu Allah ne yake shiryarwa zuwa ga hanya ta gaskiya Allah shine mai shiryarwa afa man ya hadi ilal haqqi yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya shine Allah shi ya fi cancanta a bi ko kuma wanda ba a shiryarwa illa an yi hudi sai dai a shiryar da shi wane ne ya fi cancanta a bi wanda yake shiryatarwa ko kuma wanda ba a shiryatarwa shi ma so yake a shiryatar da shi wane ne haƙu wane ne ya fi cancanta da a bi ya ce istafa mata ƙarin wata hudis kamala kun kai mata hukumun to ta yaya kuke yin wannan hukunci wanda yake fata ta hukunci na'am amma ya tabi wa ما ma yattabi'u aksaruhum yawayawan su ba abinda suke yi a cikin bautar gumaka da riƙe wani abu ba Allah ba illa zanna in ba zato ba zato ne kawai suke yi har su kallabi fi aba'ahum bigiran da sun yi koyi da iyayensu ne a cikin wannan yawa abinda suke kenan sun yi koyi da iyayensu inna wajanna aba'ana ala ummati wa inna ala asirihim muqtadun shikenan suna bin iyayensu ne a cikin wannan sun yi cewa iyayen suna son suna kan shirku su ma su suka bi inna zanna Allah ya ce shi zato hakika zato la ibni min alhaqi shi'a baya wadatar da komai daga gaskiya yawa shi zato ba a son zato yawa ba a buƙatar zato yawa in dai abinda ake nema ne abinda ake nema ne to zato baya wadatar da wani abu na gaskiya inna Allah hakika ubangiji alimun bi zati alimu bima yaf'alu matsani ne da abinda suke aikatawa misaki ta da'ama yuribuka ila ma la yuribuka yawa kabar duk abin da yake ma kokonto zuwa abin da baya ma kokonto yawa in bisa ba a san abu kai komo ka kama Allah shi ne yake alhaqu shi ne as-sadiqu ka kama shugaba sallallahu alaihi wasallama shi ne gaskiya shi ne madidici ihdina siratal mustaqim shi sa kullun kake addu'a a cikin sallah ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim manzala shi ne siratal mustaqim shi ne hanya mai kakkiya wadda za ta tare da kai zuwa za ta billar da kai na'am
wa ma kana
نعم وما كان هذا القرآن أن يبتلى من دون الله ظن القرآن بزم أعجبا بزم أبن أعجاب من دون الله دعونه أبنجزي بعد ذلك أعجب القرآن من ونبي كدقى الله zance ne na Allah kalam zance ne na Allah wanda yake kudusi shi ne zaka ji malamai sun tafi akan cewa alqur'ani zancen Allah ne to amma mu qur'ani da muke karantawa almatalu tunda shi zancen Allah ba harfi bane tunda kai khalqu ne to da irin yadda kake qararre haka zaka yi karatu shi kuma Allah ba khalqu bane Allah ba zai kare ba to shi ne malamai suke cewa wannan alqur'ani almutlu indana suka ce yana dalala ne akan shi zancen Allah abin da yawa daga cikin malamai suka tafi da shi suka tafi akan sa kenan shauci janar da Allah ta'ala ne yace a'a yace shi wannan alqur'ani almutlu indana yace yana dalala ne ila mudluli kalamuz zati yace wannan alqur'ani da muke karantawa yana dalala ne akan abin da shi zancen Allah yake dalala akan sa ba yana dalala bane akan hakikanin shi zancen Allah domin shi zancen Allah kalamun lahi siffa ce wanda take ka'imatu bizatin lahi siffa ce wanda take ka'imatu bizatin lahi shi yasa da aka tambaye shi wuce jami'ar Allah ta'ala anu akan zance da ubangiji yake yi da annabawa da kuma ilhama zance da ubangiji yake yi da wasu wanda ba annabawa kamar da zuwa cikin hadisi ingantacce da karkana jimman ma ba su balakun rijalun yuqallamuna barada yake tambaye sai kace me bambanci tsakanin wannan zancen sai yake cewa su annabawa saboda kololin muqamin su a gurin Allah kamar zancen da annabi Musa yi da ubangiji siffar zancen aka bude masa sukkan bisa ya zubancen zai zubancen bashi da farko bashi da ƙarshe bashi da harafi siffar hakikanin zancen aka buɗe wa annabi Musa su kuwa wanda suke arifai wanda ake musu wannan ilhama zancen su kuma da ake musu halƙu ne ake musu ba wai hakikanin siffar zancen ake buɗe musu ba wannan sai annaba su ne ake buɗe musu hakikanin siffar zancen Allah to dan haka shi alqur'ani wannan da muke karantawa yana dalala ne ila mudluli kalamuz zati abinda zancen Allah yake dalala akan sa yanzu kamar misali Al-Qur'ani ya magana akan tarihin annabi Musa, ya magana akan annabi Isa. To haƙiƙanin siffar zancen da zancen da al-kalamu da ya siffanta da shi, to tana ishara akan wannan zancen annabi Musa. To mu wanda muke karantawa yana dalala ne zuwa shi abinda zancen Allah yake dalala a kansa, amma shi rubutar haƙiƙanin kalamun zaci wannan sai Allah, lamarin Allah ne kawai. Walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi, sai dai Ubangiji ya saukar da shi Al-Qur'ani domin gaskatawa da abin da yake gaban su na littattafai wa tafsilan kitab, kuma Ubangiji ya saukar da shi domin ya bayyana abin da Ubangiji ya wajabta shi, abin da Ubangiji ya rubuta shi na ahkamu, ko abin da yake cikin lauhul mahfuz. Wala raiba, babu kokonto cewa shi alfihi a cikin, babu kokonto a cikin Al-Qur'ani cewa min rabbil alamin, da ko Ubangijin talikai ne, Al-Qur'ani daga Allah ne. Isa la ya ce li babu min bayna yadayhi wala min khalfihi. Na'am. An ya kulu naftare, ko ka suna cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kaji Al-Qur'ani, to kulu fatu bi suratin mislihi, ku zo da wata sura kwatancin Al-Qur'ani, in kun ce kaga akai, to ai ku ma Larabawa ne, kuna da fasaha, kuna da balaga, kuna da damar da za ku yi kagar, ku ma ku kaga ku zo da shi. Shi yasa ta wajen yake cewa walain istama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadzal qur'ani, da duk mutum da aljanna za su taru su zo da kwatancin ko da kalma ɗaya na Al-Qur'ani, ba za su iya ba. Ina daga cikin mu'jiza Al-Qur'ani, Larabawa ne, kuma har yau ana tahajji da Al-Qur'ani. Duk wanda za zo yake ganin zai zuwa da kama Al-Qur'ani ya zo da shi mu gani, a amfani da wayewar da menene da na'urorin da komai, duk abin da za a zo da kwatancin Al-Qur'ani har yau ba za a zo da shi ba. Wadu'u man istata'tum min dunillahi, Ubangiji ce ku kirawo man istata'tum min dunillahi, ku kirawo duk wanda kuka ga dama wanda zai taimaka muku a nan aikin, min dunillahi ba Allah ba. In kuntum sadiqi, idan ku kusance masu gaskiya cewa wannan Al-Qur'ani kirkirar sa aka yi, ku kira wanda kuma ku kira wanda za su taimaka muku gurin kirkirar Al-Qur'ani, gurin zuwa da kusancin Al-Qur'ani. Bani dai kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmi, sun ƙaryata abinda ba su kewaye da saninsa ba, abinda ba su sani bane suka ƙaryata. To wannan shi ne halin kafirai, mutum ya ƙaryata abinda bai sani ba, kai ma in kana ƙaryata abinda baka sani ba, to kai halin kafirai, in baka san abu baka ce ban sani ba. Shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lamu la a'lamu, yana daga cikin ilimi duk abinda baka sani baka ce baka sani ba. Yawwa, in an kawo ma tambaya in baka sani ba akan wata mas'ala ne, akan wani hukunci ne, akan menene, akan wasu abubuwa ne, wani fanni ne wanda baka sani ba, sai ka ce wallahi tallahi ban sani ba. Alam ne an tambaye ka akan sha'anin dariƙun sufaye, me ya magana akan dariƙun sufaye, ban sani ba. Menene akan jama'a da suke yin kaza kaza da kaza kaza, ban sani ba. Wato shi kenan. To amma in ci za ga duk inda kaga ana yin inkari kamar da su kafar maka ga Ubangiji cewa bal kadzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi, sun ƙaryata abin da ba su kewaye da saninsa ba. To yawancin ƙaryatawa dama haka ne, abin da mutum bai sani ba, duk abin da mutum ya jahilce shi sai ya ƙi shi. Yake cewa fa kana inkaruhum bi tabi'in wa taqwala hukuma lahu bi shar'i, yawancin ƙaryatawa da suke da ɗabi'a suke yi, wa taqwala hukuma lahu bi shar'i, ita kuma ƙaryatawa ba ta da hukumi, wa taqwu ɗabi'a ba ta ba wani shari'a da abu ya dace da ɗabi'a ko bai dace da ɗabi'a ba. ba shine ba diya ba dabi'a ka ko ko al'ada ku ba shine ma'auni a gurin Allah ba ma'auni shine alqur'ani shine sunna annabi wala ma yati tawilu Allah yace karshen abin da yake cikin sa dubo musu ba shi sa suke karyatawa wanne karshen abin da yake cikin sa bayanin sa zai zo musu kadalika kamar da wayannan suke karyatawa kazzabal ladina min qablihim wayanda suke gabanin su kuma suke karyatawa suke karyata ma'aikansu tunzur kayfa kana aqibatul zalimi Allah yace kai duba yaya karshen wanda suke azzalimi ya kasance ta wajen karyata ma'aika da suke yi na'am to kamar yadda suka karyata su wancan al'ummata da suke aka halakar da su haka su ma wayannan ba a halakar da su din ne ومنهم من يؤمن به ومن لا يؤمن به لا يؤمن به من يؤمن به akwai wanda zai imani da shi zai imani da Allah zai imani da manzo Allah zai imani da alqur'ani li ilmi Allah zalal saboda ubangiji ya san wannan wa minhum man la yu'min bihi akwai wanda kuma har abada ba zai imani ba yanzu lokacin da wannan ayoyi suke sauka Khalid bin Walid yana cikin kafirai har aka zo aka yi Hudaybiyya da shi da Amr bin al-As duk suna cikin mushrikai amma saboda can a cikin ilimin Allah mahabubai ne a gurin Allah abin yana dan yana bin su wannan ina tana nan tana bin su sai bayan an yi Hudaybiyya suka zo suka zama musulmai kaga Allah sani yana da kace manyoyi da biji din nan akwai irin su ikirmatu kaga shi malamcin da wannan abuwan suke so kai yana cikin mushrikai dan bai musulunta ba ma sai da aka gofa tawo makkata sanda aka zo Uhud yana da cikin Maimana ko Maisara na mushrikai shi ya dafa wa Khalid bin Walid aka kare aka yi abinda aka yi a Uhud amma ina ya tana nan tana bin sa in hum man yuni bihi akwai sayyid na Umar shi ma ga kamar yadda zo cikin hadisi akwai shi Asi dan Wa'il lokacin da ya musulunta ai ga baki dan su Banu Adin kabilar su ga baki dan su suka kewaye gidan sayyid na Umar suna ba su kashe shi sai da shi Asi dan Wa'il ya zo tukunne ya zo kori jama'a ya kyale shi suna saba Umar Umar kuma ya karkata saka ka dinga fada to akwai wanda suna nan ubangiji ya sani za su yi imani akwai wanda kuma suna nan ba za su yi imani ba kama Abu Sufyana duk abin da ake shi ma da shi ake da shi aka tawo aka yi ababu amma ina ya Allah tana nan tana bin zai yake cewa ta adqala Allahu alayhi al-islamu wa ana kariha har ubangiji shi go yake kawo mu musulunci yana kin musulunci shi ikirmatu ma da aka zo aka yi fatawa makkata guduwa yi ma ya bar maka saboda an zo an rika maka ya yana daga cikin wanda aka ce duk inda azan sa aka ce ya gudu ya hau maka ya tonon wajen Jidda ya zo ya hau ruwa zai gudu daga baya matarsa ta toye da gudu sai tana cewa ka dawo shugaba sallallahu alaihi wasallam baya tozar da wanda ya zo imani ka dawo ta zo ta lallafa shi da yana ganin da guduwa zai yi bar kasar ma ya dawo ya toye su kuma kai to gurin shugaba kafin wajen shugaba yake cewa ya ci ikirmatu munina wala tusabbu abahu dan Abu Jahalin ba ikirmatu zai kai kai musulunta din maza ga cewa islam ikirmatu zai zo yana mai imani kan wanda ya kara gajin babansa saboda dan ai saboda ubansa ne duk da kafiri ne dai dan abin nan ikirmatu zai zo yana mu'mini kan wanda ya gaji babansa an ce hasa ta tafi masa da mayafin shugaba da ya ga haka ya dawo yana ganin in ya zo kashe shi ba a yi duk irin abin da suka yi amma yana zuwa kuma shi kenan sai ya karbi imani gurin manzon Allah yau ka fadi kira mutu sai daka ce radiyallahu ta'ala anhu irin su al-Harith bin Hisham irin su mai hadisin wahayi yau sai daka ce musu radiyallahu ta'ala anhu irin su Ubayd bin al-Harith wanda shi ne kashe Ubayd ana kan kafirci lokacin daga ba su ka musulunta Isa Allah ya ce wa minhum man yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda zai imani da shi saboda Allah ya san haka wa minhum man la yu'minu bihi akwai wanda kuma bai taɓa imani da shi ba yasa in ka ganka mumini Allah yayi ka mumini ba dabara kanka bace ka gode wa Allah kai ta gode wa Allah a afdan ni'ima ta musulunci Allah kuma in kana gode masa sai ya kara ma ni'ima kuma sai ya rike ma wannan ni'ima yasa muna gode wa Allah a afdan ni'ima ta musulunci ba abinda Allah ya ba mu fiye da musulunci in Allah yayi ka mumini yayi ka musulmi matsurin Allah da manzon Allah ubangiji yayi ma komai wasu mutuna nan duk yadda ra'ayi haka ba a tafi Allah kiyaye wa rabbuka ubangijinka alam bil mufsidin shine masani bil mufsidina ga wanda suke masu barna wa in kadzabuka idan sun sire fantar da janibinka ya rasulullahi sun karyata abin da ka zo da shi fa kul ka ga musu li amali ni aiki na ya tabbata gare ni ma'ana sakamakon aiki na yana kaina walakum amalukum kuma sakamakon aikin ku na kafircin ku ya tabbata gare ku antum ku bari'una mimma amalu ku ku fatattu ne daga abin da muke aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malu ni ma na ku kuta daga abin da kuke aikatawa lakum dinukum waliyadin to amma yace wa hadha munquhum bi ayati sayfi yanzu wannan kuma an yi musu hata da ayati sayfi yawa yanzu ko ku musulunta ko ku bada jizya ku ko ku kashin musulunci ko kuma mu yaƙi ku yanzu kuma babu magana wannan yawa alhamdulillah Allahumma salla ala sayidina Muhammadin sayyidama ugule ka wala khatimun ma sabaqana sirrul haqqi bil haqq wala di ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحج بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ubangiji ke cewa minhum man yastami'una ilayka daga cikinsu akwai wanda yake sauraro zuwa gare ka ya rasulullah idan kana karatun alqur'ani Allah ya ce afa anta tusmi'u summa ubangiji yake cewa ma'ana ai ba za ka ji yadda wanda suke kurame ba walau kanu la ya'qilun ko da a ce sun zamo tare da kurtakarta su la ya'qilun kuma ga su ba an fasa da hankali ba sa yin tadabburi a cikin ayoyin Allah ma'ana ba za ka ji yadda wanda suke kurame ba suna da hankali ko ko ba su da hankali suna ji ko ko ba sa ji wa minhum man yanzuru ilayka wa minhum man yanzuru ilayka a cikin su man yanzuru ilayka akwai wanda yake sauraro zuwa gare ka ya rasulullah yake duba zuwa gare ka afa anta tahajjul umya yanzu ka shiryar da wanda suke makafi ma'ana ba za ka shiryar da makafi ba su makafi ne ga su suna duban ka amma kuma su makafi ne walau kanu ko da ce sun zamo kuma ga su sun zamo layi su runa ba sa gani ga su suna sauraro amma ubangiji ya kira su da cewa kurame ne saboda idan zuciyar arke ki ba a buɗe ki ba. Ga su kuma nan suna sauraron shugaba sallallahu alaihi wasallama, amma Ubangiji ya kirawo su da cewa su makafi ne. Saboda me? Saboda idan zuciyar a rufe yake. Yawwa, sai idan zuciya ya buɗe tukunna, haske idan ya tu, sannan sai faɗa ciki, sannan ido na zahiri sai ya gani, ido na batini sai ya gani. To shi sa yace su kamar balhum kal an'ami, balhum adallu, su yadda ka san dabbobi su, ko kuma ma wanda suke mafi bata daga dabbobi. Dabba ce ga sai ta saka dinari ma ba da san dinari ba ne, don haka su ma suna ganin shugaba, suna jin alqur'ani, ana karanta musu alqur'ani, amma ba sa tadabburinsa. To kaga sun zama dabbobi kenan, ko ku a'a mutum ne zai zama za a zo a yi ta zancen Allah, a yi ta zancen shugaba ga lamarin bayan Allah, auda suna ta lamarin addini, ga shi yana gani amma Ubangiji bai jefa masa hasken da zai iya cifar wannan abu cikin zuciyarsa ba. Kaga ya zama shi ma kamar wa'innan kenan, ga ido amma baya gani, baya gani, ga maje amma kuma baya iya ji da su. Na'am.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
Inna Allah, hakika Ubangiji la yazlumun nasa shay'a, Ubangiji baya zaluntan mutane da komai. Saboda ya can ya ce wa minhum man yu'minu bihi, daga cikin su akwai wanda zai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda sanin Allah dai a cikin ilimin Allah, daga cikin su kuma akwai wanda ba zai taɓa yin imani ba har abada. To kuma dukkanin su kafirai ne, makoman su wuta. To dan karkace a to ai ya akai kuma suka zama haka, bayan Ubangiji ya kaddara wannan zai zama mu'mini, wannan ba zai zama mu'mini ba. To shi ne sai ce, to a hakika Ubangiji baya zalunta mutane komai, walakin anfusahum yazlumun, sai dai cewa zai kawunan su suke zalunta, shi sa ya kawo haka. Dan kan mutum ya zuci cewa to ai Allah shi ya kaddara musu kafircin nasu, ko wannan kuma shi Allah shi ya kaddara musu shiryarsu. Saboda akwai hadisi da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa, hadisin Ibn Majah, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nari, babu dai daga cikin ku, inda shugaba sallallahu alaihi wasallam, face Ubangiji ya an rubuta masa gidansa na aljanna ko ku gidansa na wuta. Kowa Ubangiji in dan wuta ne kai cikin azal Allah, tabbata kai dan wuta ne, Allah tsare mu. In kai kana daga cikin rahmar Ubangiji, shi ke nan Ubangiji ya tabbata cikin azal tun kan ma ka bayyana a duniya. Sabi su to a fa ta kiru, yanzu me yasa ba za mu dogara akan aikin mu ba, shi ke nan mu zauna mu dogara akan wancan rubutun da aka kaddara mana cikin azal. Yake cewa la kullum miyassarun lima khuliqa lahu, kowane mutum an hore masa abin da aka halicce shi ne saboda shi. Idan da mun kai Ubangiji ya kaddara kai mahbubul lahi ne, yardadde ne a gurin Allah, to Ubangiji sai yi ka, sai ka dinga aikin mutanen kirki, sai ka taso gurin mutanen kirki ka zama musulmi. Idan kuma Allah ya kaddara mutum daman can cincini, cincini shaqiyin ne wa yazillah, to kuma shi kenan Ubangiji mutum ya taso kuma sai ga yana aikin ahalin shaqawa ce din. Na wa yawma nahshuruhum, a yayin da za mu tace su, ka allan yalbasu, ai ka annahum lan yalbasu fi dunya wal qubur, a yayin da za mu tace su kai ka ce cewa su ba su zauna a nan duniya ba, illa sa'ata minan nahari, sai wata yar sa'a ta rana. Idan an tashe su a ran tashin alkiyama, za su ga kamar zuwa aka yi, aka zo aka dan yar sa'a ɗaya, aka zo aka zauna, aka zo aka wuce, har an zo duniyar an gama abin da za a riga an koma. yasa malamai suke cewa ad-dunya sa'a fi imal sa'a, ita duniya wata sa'a ce, to dan haka kai aikin kirki. Yawa duniya wata sa'a ce, aka gudar fata ainin za ta wuce, saboda haka duk abin da zaka yi kai aikin kirki kafin kai an yi malamai, an yi waliyai, an yi shekaru, an yi masu kirki, an yi yara, an yi mata, an yi manya, duk kuma kai ma ba ku wuce. Shi sai ce ka Allah ya albasu, kai ka ce ba su zauna a duniya ba, illa san atan minan nahari, sai wata 'yar sa'a ta rana, ya ta'arafuna bainahum, suna sanayya a tsakaninsu, wato al-qiyama din, suna in mutum ya ga wani zai gane wani, haka za su gane, za su dinga kafin kuma da harin kuma yanzu kuma kowa ya manta da kowa, hatta su kansu ƴan wuta wani ya zubi Allah tsare mu, su ma kansu suna gane sunansu a ciki. Shi ne kaga hadisin Ammar bin Yasir wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi, yake cewa ƴan wuta wani zubin sai an jero mutum a cikin wuta, sai su tare suna ganinsa, yace fatan da ruwa a katawu kayan cikin su sai ta zazzabo, yana kewaya ta, yace kamar ya duru jumawu kamar yadda jaki yake kewayan nan, yake kewaye turkinsa, sai ƴan wutan su ce ai fulanin yanzu wannan ba wani bane, alaysa ta sai yanzu ba su kake kake cewa mu barka ba, mun barka ba, kake hana mu kullun ka zo kai ce mana karatu, kai kai ce mu barka ba, ka ce ni kaza, sai ce shi ne mana wani sai da kuka sani ne, sai to kai me kawo ka nan wannan, sai ce kuntu amurukum bi ma'rufin, ni na kasance ina umartar ku da kyakkyawa amma ni kuma bana yin sa, kuma ina hana ku ga mummuna amma ni kuma shi kuma sai ce baya hannuwa, to naka suna gane tsakaninsu. Isa ce yata'arafuna bainahum, suna sani suna sanayya tsakaninsu, ma'ana ya'rifu ba'dhum ba'dan idza buqisu, shashi yana sanin shashi idan aka tashi su al-qiyama, thumma yanqati'u at-ta'arufu, daga baya kuma sanayya kuma sai ta yanke lishiddati al-ahwadi, saboda tsannin halin da ake ciki kuma. Na'am, kar hasar ladina, kaka din tashi kana hasaran ladina kadabu bi liqa'illah, ubangiji yake cewa hakika wa'annan da suka ƙaryata da haduwa da ubangiji ita ce al-qiyama, suka ƙaryata cewa ba za a yi tashin al-qiyama ba, hakika sun tabi, wa ma kanu mutadi, ba su zama shiryayyu ba. Na'am, وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَلَّا يَأْتِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ya rasulullah idan muka nuna maka shashin abinda muka yi musu alƙawari na ababa aw na tawaffayan naka ko kuma muka karbe ka ka dawo ka zo gare mu kabla ta'adibi mu cikka kun ma azabtar da su wannan kamar tasliya ne ubangiji yake yi ga shugaba Allah yana rarrashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana cewa la tahzan kada ka damu ya rasulullah kada ka damu duk abin da wayannan kafiran da su kada ka damu fa in ma nuje idan muka nuna maka karshen su a cikin rayuwarka ko kuma muka jinkirta ka masu daga na ila yawmul qiyamati to ba za su wuce wa azabun mu ba fasjir ka yi hakuri kada ka damu kamar Allah yana ga manzon Allah haka ne kada ka damu duk abin da wayannan shedanin kafiran da su ka yi hakuri fa ilai namur jihum za su jiyo gurinmu ne in ji Allah wadanku za su dawo su same mu ne ba dai mun turo manzon Allah sun saba ba sun karyata annabi to za su jiyo sumallahu shahidun ala ma yaf'alu sannan Allah ne tsin kaye ne a bisa abin da suke aikata duk abin da suke aikatawan a gaban Allah Allah yana gani karyata haka din da suke ya rasulullah Allah yana ganin abin da suke ma wato duk wata mudafa da ta shafi janibin shugaba sai ga ubangiji ne yake
cewa sai ga ubangiji ne yake yi Allah yana kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ولكل أمة رسول الله يتشوى منذ يتفت بقوة الأمة قوة الأمة وبنجينا أي قوة منذون ليلي جرقات شي منذون لن نزوزو شيني حليفا الله a wannan lokacin a cikin bayan ƙasa wasu kunna lil mala'ikatu sujudu li adama wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa shine halifan Allah dan shi zai zo da sakon Allah shi zai zo da lamarin Allah shi zai zo da hukuncin Allah shi zai zo ce Allah ya ce shi zai ce Allah ya hana kuma ta al'umma tun daga annabi Nuhu shine babban rasuli har zuwa kan annabi Isa har kuma zuwa kan shugaba sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan wannan al'umma bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai kuma wanda suke zumuwa na ibai na manzon Allah ma'ana halifofi na manzon Allah sune halifofi na annabi wanda suke wakilai na annabi suke isar da arkin Allah da aikin manzon Allah shi yasa hadisin hajjatul wada'i hadisi na hakim ban kwana manzo Allah ya ce li balu shahidul ghaiba wanda yake mahalarci ya isar da wanda baya na wanda ya halatta ya isar ka zama halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa al ulama warasatul anbiya'i hadisin ashabu sunan su malamai su ne magada annaba wanda suka malamai suke aiki da ilimin su na Allah to su ne magada annabawa idan ka saba musu ka saba Allah da manzon Allah wanda aka ce wannan halifa ne na manzon Allah wakili ne na Allah da manzon Allah yana fi akan gaskiya an ka saba musu ka saba Allah da manzon Allah saboda ulama'u warasatul anbiya'i su malamai su ne magada annabawa na'am sai da ja'a rasuluhu idan ma'aikin su ya zo musu fakkabbu sai karyata shi kudiya bainahum bil qisti sai ayi hukunci tsakanin su da adalci kenan ubangiji sai ya azabtar da su wannan azabtar da Allah zai musu adalci ne na Allah shi ubangiji in ya azabtar adalci ne idan kuma ya sa ka gidan rahama ba dan ka isa ba dan aikin ka ba dan rahamar sa ne yasa cikin hadisi yake cewa ma minkum yadkhulu jannata bi amalihi babu ɗayan ku da zai shiga aljanna da sababin aikin sa sahabai suka ce wala anta ya rasulullah yace haka ya rasulullah yace illa an ya tagammada lillahi bi rahmati sai dai idan ubangiji ya rufe ni da rahamar sa sai rahamar manzon Allah shine rahama Allah din to dan haka idan ya sa ka a wurin ya tsona kafiri wannan adalcin sa ne duk abin da zai gashi ya kaddara musu za su kafirci to kuma yin adalcin sa ne kamar kai ne bawan ka ne kana da kudi an bawa kudi yana hannunka in kaga dama yanzu kana da kudin ka sai ka fito da su ka yayyaga ka zuba a shara ba wanda zai ce ma dan me kudin ka ne ka je kai wahala ka samu kuma ka zo ka jefa su a wata kone in an gani ma sai ya ce Allah ya kara idan kuma ka dauko ka je ka siya abin da kake so kai amfani da shi uhudi naka ne to bayi ne na Allah Allah yana yaf'alu ma yasha Allah yana aikata yadda ya ga dama yadda ya ga dama haka yake a cikin mulkin sa la yusalu amma yaf'alu kuma ba a tambayar sa akan aikin sa shi yasa ban ga ayat da in an zo ana karanta shi alqur'ani in dai aka fadi ta zan ga shi ya fashe da kuka ba sai wannan ayar cewa da Allah ya yaf'alu ma yasha Allah yana aikata yadda ya so in shi yadda an karanta ayan nan ya ta kuka ita ba ku ji abin da Allah yana fa aikata yadda ya so tun da ka ji ko sarki ka sai ta sarki yana cewa yana yadda ya so to ka san abin da baka zata ba zai duk abin da ya saba hankalin ka shi zai yasa sai dai taslimi da lamarin Allah kawai ka sallama wa Allah kawai wurin la yuzlamun kaji sai Allah ya ce kuma ba za a zalunce su ba bi ta'azibihim da sababin azabtar da su din da ara'i su kafirai za su dawwama a cikin wuta halin fiya abada amma sai Allah ya ce hum la yuzlamun ban zalunce su ba
bayi ne na Allah, haka Allah ya ga dama su zo duniya su yi shirku su kafirci turmu Allah kuma jefa su a wuta. Isa Allah yake abun tsoro su ake jin tsoron Allah. Na'am. Waya kununa su dai mushrikan nan suna tambayar shugaba suna cewa mati hadal wa'adu wa alqawarin nan da ake mana na azaba wai yaushe ne in kun tsaji in kun kasance masu gaskiya wai yaushe ne tashin yaushe ne wannan alqawarin da ake yi mana قل يا موسى يا رسول الله لا أملك لنفسي ضرا ني بانا ملكر wani wani abin cuta ga kaina da zan ije shi wala nafa'an ko wani amfani jin yi kaina wani amfani illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so zan jin yi ko abinda Allah ya so zan ije wannan shine jami'i akan Allah kenan ma'ana komai je ka gani Allah shine yake yawa babu ni wani abu sai Allah kamar da ake cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah to ai ba sai gaibu ba kawai zahirin ma ba wanda ya san zahiri sai Allah hakika ita kanta zahirin ba dai zahiri ne gaibu da ake cewa ba wanda ya san ta sai Allah ba to ai zahirin ma ba wanda ya san sai Allah ba wanda ya san zahiri sai Allah ba wani mai gani sai Allah ba mai ji sai Allah babu rayi sai Allah babu yi komai sai Allah ko ka ga wani abu a gurinka kana yi ko wani aiki kana yi to itirabi ne abin ne ya bujiro ma amma abin babu tabbas hayali ne ai hayali ne Allah shine hakika Allah shine hakika shine hakika duk wani abu in ba shi ba duk hayali ne Allah shine mai yin komai na'am li kulli ummatin ajr yake cewa wata mudda sananniya ta tabbata ga kowace al'umma idza jaa ajluhum idan wannan lokacin nasu yazo lokacin halakar da su yazo wanda su yi wa Allah tawaye fala yastakhiruna ba a jinkirta musu sa'atan ko da sa'a daya wala yastaqdimun kuma ba a gabatar da su akan lokaci inda ubangiji ya sanya ma lokacinka za ka mutu to idan lokacin nan yazo ba za a kara ma ba ba za a rage ma ba in dai yadda Allah yanzu kowa dan yadda Allah ya sa masa lokacin wafatinsa to in lokacin yazo ba tsari ba rage duk da cewa hadisi ya zo wanda yake ingantacce daga shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ahabba an yusata lahu rizquhu aw yusata lahu fi asrihi falyasil rahimahu wanda yake so ubangiji ya yawata masa arzikinsa ya samu arziki mai yawa ko kuma ya samu tsayin rai ya samu tsayin rai to falyasir rahimahu buɗa masa shigo don buɗa masa falyasir rahimahu to ya sadar da zumuncinsa kaga anan kuma ya zo cikin asaru da yawa cewa biyayya tana ƙara tsayin rai to da yawa daga cikin malamai suka ce a'a albarka Allah yake yi wa rayuwar shi ne tsayin ran amma yadda ubangiji ya ajiye ma to wani lamari ya zo ba za a ƙara ba za a rage ma ba shi kuma wannan hadisi ne ingantacce cewa ba a ƙara ma tsayin rai idan kana biyayya ko kana sada zumunci to wannan da yawa sun fasashi akan cewa albarka Allah yake sa wa rayuwar taka sai ubangiji ya sa rayuwar taka albarka dan ubangijin Allah yi wa rayuwarka albarka ka zo kai shekara 30 wani a tafi sai ku wanda ya shekara 70 albarka irin su Umar bin Abdul Aziz bai haura shekara 50 da wani abu a duniya ba imarar da ya gabaki ɗin shekara 2 ne amma hayyau zancen sa ake alherin sa hayyau irin adalcin da ya shimfiɗa a ban ƙasa kaga yayi biyayya ubangiji sai wa rayuwarsa albarka ya fi wanda ya shekara 200 ma idan muka dawo kuma anan kusa kusa wanda muka sani akwai Shehu Balaraba Jega almajirin Shehu Atiku wanda kwanan nan naje na zurci har gidansa Rawdar sa suke ga musu ce gaba ki dai shekarun da ya a duniya shekara 30 ne a duniya yau kuma yau dai shekara kusan 60 da wani abu da rasuwa shekara 30 ne a duniya amma irin hikimar da ya ga addini hayyo an kasa mantawa da shi kada yayi biyayya Allah yayi wa rayuwarsa albaraka yisa in ka ba Allah ka ba Allah dan ka ga wani zubin wani yana ta sada zumunci kuma ya mutu da wuri ka ce ai an hadisi ya faɗa kuma din mai sada zumunci ko mai aiki alheri yana tsaye da kaga ya mutu to ai wani Allah ya rayuwa albaraka in shekarun da ta fita ka shekara 2 na'am kul waje na kul ka ga musu ya rasulullahi ka fada yanzu ku bani labari in atakum azabu wuri zin azabar ubangiji ta zo muku bayatan da daddare auna haran kofa da rana ماذا يصعد منه المجرمون تو وانا ابو ني سو كافرن ده سكي غغاوا ده سكي سكي غغاوا ده دوانسا نعم
اقوم بيا
اا قد كنت في ثم اذا ما وقع امنتي به ينزل ايايين نني idan azabar ya sauka za su yi imani da shi sai sun ga azaba ko ba sai mutum ya ga mala'ikan mutuwa ya fara zuwa masa kuwa yana cikin gargara tukunan sannan zai ce zai yi imani da Allah shi ne a sun mai dama wa ƙa'a amincin bihi a yayin nan ne idan azabar ya sauka za ku yi imani da shi alana yake cewa a yanzu ne za ku yi imani wa ƙarkuntum bihi tasta'jilun bayan kuma kun kasance kuna neman gaggawa da zuwan sa dan istizai sai su dinga iblis suna cewa yau shi ne wannan azaba za ta zo na'am tun masannan sai a ce lalladina ga wannan da suke zalunci shi ne suke kafirci zuku azabal khuldu ku ɗanɗane azaba ta dawwama wadda za ku dawwama a cikinta hal tuzauna illa bima kuntum taksibun ba abin da za a saka ya muku sai sakamakon abin da kuke tsoruta ويستنبئونك سنا ريمن لبارن يا رسول الله أحق هو ويشن أبن نكي منع القول إلي شي جسكياني جسكياني الله يقول إي وربي كدع مصر هكني kaga musu abinda a gaggaya musu na'am wallahi haka ne su da waka suke zuwa suke tambayin shugaba sallallahu alaihi wasallam ko akan sha'anin addini kaga Imam bin Salama shi ma da yazo gurin shugaba cewa yake cewa yake cewa as'aluka yake cewa as'aluka Allah amaraka أنت تصلي الصلوات الخمس ماذا الله يشاء اللهم نعم الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا ماذا الله يشاء اللهم نعم الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ماذا الله يشاء اللهم نعم وبنجد نيوه مشاك يشاك يصلي ليبيا shugaba ya ce na'am kuma shi ya umarce ka ya ce ni azumi manzo Allah ya ce na'am ka san kuma na'am ɗin annabi duk inda zai magana Allah ne zai ce ka ba manzo Allah sai ya ce na'am ya ce amantu ya ce na imani da abin da ka zo da shi wa annaman bin salabata abu bani sa'ad bin bakari ko Imam Buhari ya kawo hadisin wanda yana bayani akan qira'a cewa idan ka zo gurin malami ka tambaye shi akan abu kaza yace na'am ka ba yesu to ba mama in kaje kace wani ya ban labari kai daidai shine qira'a ko innahu lahaqqun hakika shi gaskiya ne wa ma antum bimu'jizin ku ba masu kaucewa azabar Allah bane ba masu tserewa azabar Allah bane ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به يجي دا أشي دك أبن دا yake cikin ƙasa gabaki ɗaya da dukiya ta tabbata ga wata kowace rai zalamar da ta yi kafirci da Allah lafta tarbiye to al-kiyama da za ta nemi fansa da ita za ta so ta bada duk abin da take shi saboda ta fanshi kanta wa asarrun nadamata yace za su ɓoye nadama su shuwagabannin kafiran idan su ga al-kiyama kuma sai su ɓoye su ga cikin tashin hankali saboda kiyama babu wajen jin kunya irin al-kiyama saboda kowa ya taru a wannan waje kowa ya taru yasa ake so mutum ya dinga tarin zuwa al-kiyama din yawa anan jin dadi yake anan kuma rashin jin dadi yake Allah ka sa mutum wanda su ji dadi al-kiyama lamma ra'aw al-azaba yayin da suka ga azaba sai su boye nadamu su wa qudiya bainahum za a yi hukunci tsakanin su halitta bil qist da adalci Allah shine adalu hakikanin ainul adali duk abin da Allah ya adalci ne yayi zai hukunci tsakanin su da adalci wa mullahi zulamu ba za a tauye musu komai ba ba za a zalunce su da komai ba
ala
turara inna haqiqa duk abin da yake sammai da ƙasai lillahi ya tabbata na Allah ne duk abin da yake sammai da ƙasai bayin sa ne mulkin sa ne yana yaddi su a cikin su ya daga wannan ya ƙasa da wannan ya fifita wannan ya ƙasƙanta wannan ya jawo wannan ya ture wannan ya raya wannan ya kashe wannan bayin sa ne kamar kiwon kaji kake yi ne kajinka ne in ka ga dama ka kamo wannan ka yanka in ka ga dama ka bar wannan din naka ne to din na Allah ne ba komai na Allah ne illa ma fi samawati wal ard ala inna wa'dallahi haqiqa alqawrin Allah haqqun gaskiya ne alqawrin da Allah ya zai tashi alkiyama ko kuwa na jaza'i wannan gaskiya ne walakin aksaruhum la ya'lamu sai dai yawan mutane ba su sani ba da yawa mutane ba su sani ba shi daje man zaga aksaran nasu la yaqiluna aksaran nasu la ya'lamuna irin shi sa zaga a duniya yawanci wanda suke wawaye ba su fahimci addini ba sun fi yawa kafirai sun fi yawa shi sa shi yake cewa taraka cikin kashi goma na kyau a duniya duk yana ru kyawawan mutane ne yace duk yana ru yace amma kulluhum ahlun nar suci sai da dukkanin su yan wuta ne wannan kyan bari amfani su ba yasa a cikin hadisin Imam al-Bukhari ubangiji yake cewa annabi Adam ya Adam ukhruj ba'atan nari min zurriyyatika ka fito da tarkacen wuta a cikin al'ummaka a cikin zuriyarka ka fitar da tarkace wanda suke yan wuta a cikin zuriyarka Allah yake ga Adam kowa ne dan Adam ne to Allah ya umarci shi a cikin zuriyarsa ya ware wanda suke ɗan wuta fa ya farji min kulli alfin wahidan duk dubu ɗaya sai ware mutum ɗaya ɗaya ɗan su ne muminai da 999 wannan suna hannun hagu sai a jefa ita haka aka wawware yasa walakin aksaran nasi la ya'lamuna walakin aksaran nasi la ya'lamuna yasa an duba yau a duniya kafiran sun fi yawa amma kuma haka musulunci kuma shi ne a sama ba yadda ra'ayin musulunci shi ne a sama نعم هو يهي
ويميت
هو شي الله يهي ينا رايروا ويميت كما شي يكي كشيوا وإليه ترجعون إذوا غريش ترجعون أكي ميدكو ذو القيامة
Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ma'ana mutanen maka kenan. Yawwa, amma ku bari wannan ya tattaru kowa da kowa, ana kiran kowa, su ake muwajaha da magana, kuma a isar da shi ga dukkanin duk duniya kuma. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kad ja'atkum mu'izatun min rabbikum, tana sawa ta zo muku daga Ubangijinku. Kitabu shi ne littafi Al-Qur'ani, ya zo muku daga Ubangijinku. Washifa'un lima fi sudur, ga kuma abin da yake waraka, magani lima fi sudur da abin da yake cikin kiraza, shi ne zuciyoyi. Wahudan, ga kuma shirya ita ma ta zo muku daga fata. Warahamatun, da kuma jin kai, lilmuminina ga muminai. Shi ne ke cewa kad ja'atkum mau'izatun, kina sauwa ta zo muku, ita ce shari'a kenan. Abinda mutum zai kama na shari'a, abubuwa na zahiri, a ganka kula da addini, kyautata alula, kyautata sallah, sha'anin yin zakka, abubuwa sada zumunci, abubuwa dai da za a gani zahirinka ya tsaya a kan sha'anin addini, shi ne ƙarja askun mo'izatun rabbikum, wa shifa'un lima fi sudur, da kuma warakar abin da yake cikin irada, abin da zai zama ya wanke ma abin da yake cikin iradanka kenan. Abin da zuciya ta rabu da hassada, ta rabu da girman kai, ta rabu da jin ni ne, ta rabu da jin ni na tuwa ne, ta rabu da jin bana son wani, ko ina ɗin wani, ko wani bai yarda ba. Duk wannan aiki ne na zuciya, shi sa ce shifa'un lima fi sudur dariƙa kenan. Abinda dariƙa take nunawa kenan, yawwa dariƙa abin take nunawa kenan. Ta wanke ma zuciyarka, ta wanke ma zuciyarka bayan wancan abin na zahiri, gabanka ya sito, ka tunkwar gabanka akan bin Allah, kar a ga gabanka ya kauce wani abu wanda ya kauce wa lamarin Allah. Isa ke cewa sana ilahi nafsi yadara laqura amil ila ma laysa fi shirki jaiza, ubangiji ya tare ni ba za ka taba ganin na kauce wa abin da ya saba shari'a ba, ba ka ganin na kauce wa shari'a ba. Shifa'un lima fi sudur, to shi ne dariqa kenan. Dariqa tana aiki akan abin da zai gyara zuciya. Yawwa, zuciya ta rabu da hasada, kin mutane, shi ne azkarin da muke yi kenan, dan zuciya ta yi kyau. Karatun Al-Qur'ani da ake yi, Al-Qur'ani zai gyara ma zuciyarka, zuciya ta fito ta samu tarbiyya da hasada. In ya zama kana abubuwa na alheri, zuciya kuma tana cike da nafsu da son zuciya da kiyayyen mutane da hasada, to baka samun natijar abin da kake yi kenan. Shi zai ce dariƙa kenan, abin da dariƙa take kenan. Mai zikiri, kai salati, kai istighfari, ka zo ka zo na gurin mutanen kirki, wajen wannan ya ma tasiri ya gyara ma zuciyarka, aikin da za ka gabatar na mau'izatu ka samu ihlasi a cikinsa. Wahudan wa rahmatin, da kuma shirya wa rahmatin da jin da rahama. Ita kuma hudan shi ne ke cewa ai nurin ya zuba fi qulubil kamilina, haske da Ubangiji ya shirya, Allah ne ke jefa ta a cikin zuciyar muminai. To idan ka haɗa abubuwa na uku, to ka bar mutum sosai kenan. Yawwa, shi ne ga mu'izatun, ga shifa'un lima fi sudur, ga gudun wa rahmatin, shi ne aka samu ga ɗari, ga shari'a a ganka kan shari'a, ga kuma ɗariƙa, ga kuma haƙiƙa. Ita haƙiƙa shi ne ruhinka ya zama ya tuntuku zuwa ga Allah, ruhinka ya zama ya jawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma muddin aka rasa ɗaya, aka ga, saboda ita shari'a tana duba zahiri ne. Idan ka zo kai sallah, kai azumi, za a ɗauke ka a musulmi. Amma can ci kuma baɗininka, in ya zama kuma baɗininka,
akwai shirku a ciki, akwai hasada a ciki, akwai girman kai a ciki, akwai rashin ganin Allah a ciki, to an samu hijabi kenan, ba a samu haƙiƙa a cikin baɗinka kenan ba. In yaza kuma babu azkaru, sallama wa Allah, miƙawa Allah lamari, ubudiyya, to na ko ba a samu sirrin dariƙa a tare da kai ba, sai ka haɗa wannan abubuwan guda uku kenan. Shari'a haƙiƙa, haƙiƙa dariƙa, zuciya ce kyau. Ta fuskanci Allah ya zama zuciyarka bata san komai ba sai Allah, zahirinka da aikin annabi ga kuma ubudiyya sallama wa Allah, ruhunka ya cifa wa Allah. Shi yasa kaga a cikin Bughatul Mustafid Ibn Abid bin Sa'id yake cewa shi al-ilmu ilmani, wanda shi ma mai sharhin Bukhari din nan ya kawo shi Kassalani, yake cewa shi ilimi kala biyu ne, yace akwai ilmu zahiri akwai ilmu batini. Ilimi na zahiri shine ilimin nan da muke yaka, yadda mutum zai san abubuwa da zai gyara zahirin kansa, abubuwan da za a gani a ce eh kai daidai. Wannan muke wanda shine irin karatuka da muke yi na shari'a, anan zaka fahimci wannan ilimin zahiri. Sannan akwai ilimin batini, shi kuma ilimin batini ya kashe kashe biyu. Akwai ilimin mu'amala, ci kaso na farko shine ka san yadda zaka yi mu'amala da ubangijinka, yadda zaka ba wa hadarin ubangiji na dabinta, ka sunkuya wa Allah, kada ka tarayya Allah da komai. Ilimin mu'amala tare da Allah kenan. Sai kuma ilimin mu'amala tare da halitta Allah, yadda za ka yi mu'amala da halitta Allah shi ne shi yake gaya mana, yana daga cikin yadda za ka yi mu'amala da halitta Allah. Kada ku cuci ta, kada ku cuci dukkanin wata zarra ta halitta, kada ku cuci ta. Sannan kuma ka ba ta haƙƙinta, duk wata zarra in shuwa gabanni ne ka baci haƙƙinsu na biyayya. Kowa ka bai in sallama ne kai musu, in sun mutu ka je gaisuwa, in me ka baci haƙƙi, ka basu haƙƙinsu. Sai kuma ɗayan na biyun shi ke jiri, wanda kuma shi ne ilmul ma'arifati, shi ne ilimi da Ubangiji yake jefowa bayi a cikin baɗuninsu. Shi ne ke cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku. Tone ilimi ne shi irinsa ne wanda Sayyidina Ali yake ishara a kansa, da Abu Juhayfa yake tambayarsa, hal in zakun kitabu, ko akwai wani littafi gare ku ahlul bait da kuke banta da shi? Sai ce la illa kitabullah, ban mu da komai sai alqur'ani, au fahamu qudiyahu rajulun muslimun fi qur'ani, ko kuma Allah ba mutum wata irin fahimta, Allah ya yalwa kirjin mutum, Allah ba shi wani irin fahama kirjinsa, wani haske na ma'arifa a cikin ruhinsa, ya dinga fahimtar ilmai na Allah a cikin nususin shari'a. Sai dai irin wannan to shine ilmin ma'arifa din. To sai mutum ya hada wayannan abubuwan guda uku, sannan ya zama kamili. Wa batini yayi kyau, zahiri shari'a, ga kuma dariqa, aikin dariqa, to wannan shine zama kamili. Amma aka rasa dai, to mutum ya zama ba kamili ba. Sai sa shehu yake faɗa a cikin risalarsa, istinani lai samin ne, mutum bi ba ruwana da su, yace salikun lam yajzub, saliki da bai samu jazabi ba. Shine a samu mutum gashi ya tsaya shari'a sosai, amma zuciya ba ta da koma da zubin lalle sulum, shi kuma wannan ga zuciya ta yi kyau, zuciya kullum cikin Allah cikin annabi, amma kuma bai tsaya kan aikin annabi ba, shi ma yace ba ruwana da shi. Sai an hada kwaya biyu kenan. Yawwa, a samu suruji, a samu jazabi, a ganka ana ganinka a kasu fanku da aikin annabi, baɗininka kuma can cike ka bai san komai ba sai Allah sai annabi, to an samu kamala kenan. Yawwa, wannan wanda ya hada wannan shine ake, wanda ya hada waɗannan kamalu guda biyu shine ake ce masa shehin tarbiya. Akwai shehin tarbiya, akwai shehin tarbiya, akwai shehu ta'alimi. Shehu ta'alimi wanda aka zo ya karantar da kai a littafi, ya ce ma bayani a ta shehin tarbiya, kuma sai ya hada waɗannan dokokin, ya samu zauki, ya samu zauki, zuwansa ya samu zauki, ya samu muraqaba da Allah, ya samu muraqaba, ya samu sujudi, ya samu ma'arifa, zahirinta kuma a cike yake, ba za a ga wani abu wanda haka-haka tare da shi ba. To wannan shi ne shehu tarbiya ce. Na'am. To mu je, shi yasa ya ce mau'izatin yaro muku daga Ubangijinku, wa shifa'un lima fi sudur, da waraka abin da yake cikin ƙirajenku, na daga aƙiduwan da suka mummuna na wahudan da kuma shari'a da kafatawar rahmatin da kuma jin kai lil mu'mini ga mu'minai.
قل
كجاء مصر رسول الله برحمه الله درامه قل بفضل الله دفرنا الله ني وبرحمته ده كما رحمته فبذلك ده wannan ne faljafar huda sifarin ciki nake cewa fadala Allah musulunci rahmatuhu kuma shine mufassir da akan cewa rahama Allah shine alqur'ani kuma rahama Allah alqur'ani ne ay alqur'ani sifan manzon Allah ne kana kulukul qur'an ko kuma a tafsirin Abdullah ibn Abbas yake cewa fadlullahi alqur'ani ko ku islam wa rahmatuhu shi kuma rahmatu shine manzon Allah kuma shi ma alqur'ani sai ya fassara da cewa manzon Allah shine rahama Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sau kuma a cikin tauba da yake cewa da su munafikai suke cewa shugaba huwa uzulum wa shugaba jiyau ne suke fada sai Allah ya ce qul huwa uzula khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum kaga ya musu ya rasulullahi kaga ya musu shi shugaba shi jiyau ne na alkhairi wanda yayi imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina kuma yake saddaka mu'minai sai ya ce wa rahmatun kuma shi rahama ne daga alqur'ani ya ce manzon Allah rahama ne lil ladina amanu wanda suke imani daga cikin ku yasa ya ce Allahu sallallahu alaihi wasallam ala ainir rahmat rabbani ya ce hakikanin rahamar Allah shine manzon Allah falyafrahu ya ce da wannan za su farin ciki da farar Allah da rahamarsa shine manzon Allah shi yasa muke maulidi mun tara wajen maulidi duk wani abu ne maulidi ba farko muke da manzon Allah cewa wannan lokacin ubangiji ya ba mu manzon Allah za mu taru mu farko mu yi yanke-yanke mu taru a yi ta karatu a karanta sirar manzon Allah a karanta alqur'ani a yi ce mu juna munna saboda Allah ya ce ka gaya musu da farar Allah ne da rahamarsa fari zalika da wannan farar ne da rahama falyafrahu za su yi farin ciki da aka sani farin ciki da rahama Allah shi ne manzon Allah huwa khairu shi ya fa'ala khairi mimma yajma'u da abin da suke tarawa na'am ku bani labari wani abu ubangiji ya saukar gare ku na arziki faj'alti minhu haraman wa halalan kuka sanya halak daga cikin sa wani kuma ku sanya shi wai haram ne kul fadi gare su Allahu azna lakum ubangiji ne muku izini da yin wannan halaka ko haramtawar am ala Allah tattumu ko ku kuna kaje ga Allah ne kuna fada wa Allah abinda ba haka ba وما ظن الذين يفترون على الله الكذبا منين زتون وانن دا سكي قاجي دا اوبنجيجي menene zafin su a ranar tashin alkiyama suna tunanin Allah ba zai azabtar da su bane inna Allah ka ubangiji da gufadin ma'abocin falala ne alan nasu amsa mutane sai dai walakin na absarhum la yashkurun da yawan mutane ba sa godewa mutane dewa ba sa ni'imar da Allah ya yi mutane dewa ba sa godiya isa an fito ya mutum ya dinga godewa ni'imar Allah sai Allah ya kara ma shi yasa kaga ibn arabi sa'i yana haifato da tun shehu Tijani yana magana akan godiya Allah yake cewa akwai wanda su suna godewa Allah idan sun ga baiwa sai su tsaya suna gode wanda ya musu baiwar ba sa ganin Allah na biyu kenan wani kuma sun tashi godiyar ga baki ɗayan ba sa ganin wanda ya musu abin Allah kawai suke da mu Allah ne kawai ya mana biyu kenan sai ce wannan ƙwayoyin duk ba su samu mukamin kamala ba wanda zai tabbatar abin ya zo daga Allah kuma zai tabbatar cewa ga sababin da ya zo da abin wannan shine ma abokin kamala yace wannan shine babba kaga ya hada tsakanin martabobi guda biyu, yana ganin Allah ne masa kuma yana ganin wani ya kuma kamala ala saka da lai ala saka da lai nagudu nagudu, to ne shine mahaucin kamala. Na'am, wa mata ku ne
wa ta
wa ma ta kuni fi sha'anin ba ka zamowa a cikin wani lamari wa ma ta tulubinhu min qur'ani, haka nan ba ka karanta wani abu na alqur'ani minhu daga cikin wannan sha'ani ko wanda yake daga saboda wannan sha'ani, wala ta'amaluna ba ku aikata min amalin wani aiki illa kunna alaikum shuhudan istifiduna fihi, face sai mun kasance muna dakon ku a yayin da kuke kutsa cikin wannan aikin, duk abin da kuke to da Allah kuke, duk abin da kuke akwai Allah a wajen. Ina kisar ya nika yi ya teka komai Allah ne ke gudanar da komai, kai hoto ne kawai komai sadarin turin ubangiji na cikin komai Allah shi ne mai jiya komai. Misali ce illa kunna alaikum shuhudan istifiduna fihi, face mun zama masu dakon ku yayin da kuke kutsawa cikin wannan abin. Wa ma ya'dhuba an raddika min misqala dharratin, wani abu ko da kamar ƙwayar zarra ne kamar turuwa ne baya fakuwa an raddika daga ilimin ubangijinka. Talarabi abin nan a cikin kasai ne, a cikin kasa ne ilimin ka alimul mulki kenan, abinda ido abinda ake iya sassa da Hawwasu shine alimul mulki. Wala tisamai ko kuma abinda yake cikin sama ne kamar abinda yake alimul mulkuti, abinda ba a iya sassa da Hawwasu ko kuma abinda yake saman al'arshi ne duk sama ne je, ko kuma alimul jabruti shine alam na asraru na asrarun ubangiji wanda ba a riske shi tukunna sai da ruhi. Wala asgar min zal, ko abin da yake mafi kankanta daga wannan wala akbar ko kuma mafi girma, ma'ana komai dai illa fi kitabun mubin, face yana cikin littafi wanda yake mabayyana shi na lahul mahfuz, komai ubangiji ya tada ya tashi yana cikin lahul mahfuz. In ka ga abu bai faru ba to lokaci ne bai zo ba, in ka ga baka mutu ba lokacin mutuwar ne bai zo ba, in dai za a yi abu to in ka ga abu yanzu komai ai komai yana nan, sai dai lokaci yayi sai a dinga budewa kawai, yawwa sai budewa kawai abin ya tabayyana, yana bayyana yawwa sai ya tabayyana. Na'am,
ala inna awliya
Allah ta'ala ala ubangiji ce na'am saurara, inna awliya Allah haƙiƙa su waliyan Allah su ne masoyan Allah, la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su, su wanda suke awliya wallahi wala hum yahzanun, kuma su ba sa damuwa a lahira, huzuru ba za su yi damuwa ba nan gaba a lahira, kuma ba su da shayi ko ba su da ba za su ji tsoro ba, ba sa tsoro su wanda yake wanda suke masoya Allah, su ne awliya kenan. Shi ne kaga a cikin hadisin Abu Dawud wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara cewa su wani ne waliyan Allah, yake cewa inna min ibadallahi unasan ma hum bi anbiya wala shuhada yajibuhumul anbiya wa shuhada yawmal qiyamati. A cikin hadisin Abu Dawud manzo Allah yake cewa akwai wasu mutane a cikin bayin Allah, su ba annabawa bane ba shahidai bane, amma da annabawa da shahidai ma alƙiyama suna burin muƙamin su, kai ka zo su annabawa fa su ma suna burin muƙamin su, in ji manzon Allah bi makani min Allah, saboda irin kusancin da suke da shi a gurin Allah. Sahabbai suka ce ya Rasulullah tubirna da amri, su waye wa'annan a ba mu labarin su, yace hum qaumun tahabbu lillahi, sune mutanen da suke soyayya dan Allah. Kaji kana san dauka ba dan komai ba dan Allah, ala ghayri arhamin bainahum, babu zumunta da ta hada ta ta jini wala amwalum, ko kuma babu wata dukiya da ta hada su wai suke ba wa juna ake son juna, a'a sun hadu ne don soyayyar Allah kawai. To kaga sune awliya kenan masu irin wannan, sai ku duba suya masu irin wannan. Haka dan kuma a cikin hadisin Tirmidhi, manzo Allah yake cewa al-mutahabbu da jalali, masu soyayya saboda ni suna soyayyar juna dan ni, lahu manabirun min nurin, ubangiji yana sanya musu wani munbari na haske. Yawmal qiyamati yaghdibuhumun nabiyuna wa shuhada'u, da annabawa da shahidai suna hurin muqamin su. Yanzu wannan da wani malami ne ya faɗa, ko ni shehi ya faɗa, sai a ce akan sa, to hadisin manzon Allah ne, manzon Allah ne faɗa, da annabawa da shahidai suna hurin su, yana nan cikin Tirmidhi, hadisi ne kuma ingantacce. Su ne awliya'ullahi din kenan, wanda la hawfun alaihim wala hum yahzanun. A wani hadisi manzon Allah kuma yake dada bayyana mana cewa su waye awliya'ullahi, hadisi Imam al-Bukhari, shugaba yake cewa idza ahabba Allahu 'abdan, idan ubangiji ya tsubawa, ya kula li jibrila, sai ya ce da jibrilu inni uhibbu fulanan, sai Allah ya ce jibrilu ni ina son wani, fa ahabibuhu, kai ma ka so shi, fa yuhibbu jibrilu, sai jibrilu ya ce domin ma ina son sa, tunda Allah kana son sa ni ma ina son sa. Kenan sai jibrilu ya ce la sama, ya ala sama inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Allah yana son wani kuma ku so shi. Sai a shela a ƙasa ma, kowa je yana son sa, to sai a cikin asimin da Allah ke cewa sai a ba shi kabuli a cikin ƙasa ma, ana sai kaga duk wani na Allah sai je yana son sa, ba wai zancen farin jini irin na ɗanbal ba, a'a duk na Allah, alamar waliyin Allah, duk masoyin Allah sai je yana son sa, shine alama Allah. In kana so gane Allah yana son ka, to ku duba kaga waliyi suna son ka, masoyan Allah, mutanen kirki suna son ka, in kaga ba sa son ka, to alama Allah baya son ka. Haka ya faɗa cikin wannan hadisi na Imam al-Bukhari. Muslimu kuma ya ziyada ya ce haka nan, idan ubangiji yana kin bawa, sai ya ce da jibrilu ina kin wani, jibrilu sai ya ce ni ma ina kin sa, sai a ga mutanen sama Allah fa yana kin wani, mala'iku wanda suke al'arshi baitul ma'mur na sama ta daya na sama ta biyu, duk ma ce a mu ma muna kin sa, ba ma son sa, ba ma son sa, sai a ba shi bakin jini a ƙasa. Muslimu kuma ne, ma'ana duk mutumin kirki sai ga ba son sa, ba ma ki ga a duniyar ma an fi son sa, to amma idan ka duba sai ga ke daru ne suke son sa, na Allah dai ba son sa. Shi yasa Allah da shi wali Islam shi Ibrahim ya zo ƙasar nan, sai ga shi duk waliyan ƙasar nan, malaman ƙasar nan suna son sa, to alamar waliyi kenan. Kuma duk inda ya je sai ga mutanen kirki, almajire, mahaddata alqur'ani, masu yawan zikiri, masallata, masu son Allah, masu yabon sa, sai ga su suke son sa, to alamar waliyin Allah kenan. Sai ta ce la hawfun alaihim, babu damuwa a tare da su, wala babu tsoro a gare su, wala ya zan kuma ba sa damuwa. Allah zai da su ne wayannan fa amanu, da suke imani da Allah, su waliyan, ka ji ba, amanu suke imani da Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba imani a cikin hadisi gida 70, kamar yadda cikin riwayat Nisa'i, al-imanu bid'u wa 70 shubatan, shi imani ya kasare shi 70 da tsirari. To amma wanda ya kono ruwa a cikin sa'anin imanin, sai manzo Allah ya ce qaul la ilaha illallah, faɗin la ilaha illallah, faɗin la ilaha illallah. To kaga wanda kidi suna faɗin la ilaha illallah a cikin wilayan masu ne manya, sai ki wa'ada naha mafi kankanta ta gimadatul adha'an dariqi, in ka abu zai fitar da mutane akan hanya ka dauke, imani ne yana daga cikin imani. Lai muna duka ta kuna habba ilahi min waddi walidi wan walidihi wan nas ajma'in, ka fi son manzon Allah akan komai, yana daga cikin imani. La yuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kaji abinda kake so wa kanka ka kake shi kake so dan uwanka musulmi ya samu. Amma in ka ji wani musulmi ko da ba kasar kuɗi ba, ko a Amerika yake, in dai musulmi ne, wani abin baƙin ciki ya same shi kai munna, ko wani abin alheri ya same shi, kaji ba ka so, baka cika mumini ba, yana daga cikin alamar imani. To wannan 70 ne dai, sai ka bibiyo su. wa kanu yattaqun, kuma siffar mu'minai suka kasance yattaqun, ma'ana cikin tsoron Allah ta hanyar bin umarnin Allah da kiyaye hana-hanan Ubangiji, su ne waliyai. Amma kaga ana keta alfarman Allah, ana abin da aka ga dama, to wannan an saba a harkar waliyai. Su waliyai za ka same su akan bin doran abin da Allah ya ce, suna bin Allah, suna bin manzon Allah. Lahumul bishara, bishara ta tabbata gare su fil hayatid dunya, anan la rayuwar duniya. Yine fasara cikin hadisi shine yace ar ru'yat salihatu, ru'yat gari, kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ru'yat gari. Al bishara salihatu yace cikin hadisi manzon Allah yace ru'yat gari, domin ita ru'yat gari juz'i ɗaya ce daga cikin juz'i 46 na annabta. Wata lakarata a cikin lahira kuma aljanna da sakamako ya tabbata gare su. La tabdila li kalimatillah, babu musanyi, babu canji ga kalmomin Ubangiji, ma'ana babu canji ga alkawarin Ubangiji. Zalika, wannan abin da aka ambata, huwal fawzul azim, shi ne rabu wanda yake mai girma. Alhamdulillah, insha Allah ranar Litinin mai zuwa shine zamu hatama wannan karatu, sai kuma Allah ya kai mu wata shekara. Ranar Litinin muna yin sallar al'asr, zamu karanta yadda muka saba, zamu awa ɗaya kawai shikenan, sai ne addu'a mu tashi insha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi ma gulai ka wala fatimu lama sabaqana sirrul haqqi bil haqq wala hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.